ايه ده في مجمع على مجمع وانا قد مال الله ابو بكر شعيب وذاك في الثاني ده مال الله عن سرايهم مال الله عن بابا ابو بني احد وانا مليم الدعوي حتى فكر ظلميما او لنا نفاري شكرا كسنشاة تشيم الكزور وكي شارك جدا قبل يا أخي والليما يا فنوات وتشيم دي كل جنم مال الله هذا رضا ما تازم جي رزدن برشو دمال الله أقوي جيد تخلي داوانا يول مال ايكي شيم انبا تقلق كواتا ابا داوانا داتو جمال ادر نیلی لانی ترکو دا مالم کنو تیش مالی
شدا ایش مالی
شدا ابو دیونالو نا مالی ایتی دو یادی اپنا سبا ای مالی ایتو منا رکن انگر یوائی دیت اتارا ماتا ایمانا وائی دینا دا اوزی منکر اوزی لیتا دیو خوبا نوری اما دینا گمکم منا فاتا اللہ دا منا جمالا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله فيكم ونبدا سلمى الدين المسلم شيء السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام
wajiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwarmu a wannan maraice na Asabar 5 ga watan 11 wato watan Zulqa'ida ko Zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1446 daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 3 ga watan 5 a shekara ta 2025 miladiya kamar yadda amini na Malam Mahmud magaji gwani ya gabatar munasabar haduwar mu shine domin walima ta taya ɗaya daga cikin ƴan uwan mu ɗaliban ilimi murna na ƙaruwar aure da Allah subhanahu wata'ala ya bashi muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin auren su ya hada tsakaninsa da abokiyar zamansa da alkhairi kuma Allah ya kawo musu da dukkan abinci ya azurta su da zuri'a ɗayyiba ya sa gidan auren ya zamo aljannar duniya wacce kuma za a nemi aljannar lahira a cikinta mu ne masa addu'a irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wa sahabbansa idan sun yi aure بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير kamar yanda malam mahmud ya fada azari ba bakon waje bane a waje na walima farko da na fara zuwa shine walimar auren sa na fari kuma da ya fade ta sai tana min da wani bashi da ake bi na wanda ban biya ba shine na ta'aziyar malamin mu malam Muhammad Kabiru dan lokacin ban manta ba da shi muka yi wa'azin walima kuma kusan shekara biyu baya kenan muna umara cikin watan azumi da ni da malam Aliyu Sa'id Gamawa masaukin mu daya shi yake sanar da ni rasuwar malam Muhammad Kabiru dan muna Makka yake gaya mun cewa yanzu aka sanar da shi cewa malam Kabiru Allah ya masa rasuwa to sannan malam Kabiru yana da tsohon alƙawari da Kano da masallaci na Tirayyar ya zauna a Tirayyar tun lokacin ni ba na Tirayyar kai amma na riki labarin zaman sa a karatun da yayi a Kano cikin majalisan da ya zauna a cikin su ya rayu ya amfana ya amfanar akwai majalisan mu na Tirayyar fatan mu Allah madaukakin sarki yayi masa rahama amin Allah ya sa aljannar firdaus ta zama ita ce makomarsa hidima da dawainiya da aka yi ta yada addini Allah ya sa ta zama sanadin tsira amin abinda ya bari a baya na zuri'a Allah ya musu albarka mu kuma in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani ko shakka babu aure abu ne wanda yake maimaituwa yau da gobe yau da gobe kuma yana daga cikin abubuwan da suke nuna wa mai hankali girman Allah kuma shi kansa ubangiji mai girma da buwaya yana daga cikin abin da yake kiran hankalin mutane su lura da shi irin iyawarsa da tsarawarsa da kaddarawarsa da yayi wajen gudanar da auratayya cikin bil adama ba iya cikin bil adama ba cikin dukkan jinsin halittu baki daya ubangiji subhanahu wataala yace wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira Allah shine wanda ya halicci dan adam daga ruwa kuma ya sanya dan adam din nan nasaban ya zamo yana da salsala da tsako wani dan wani ne wani jikan wani ne wani baban wani ne wani wan wani ne wani kanin wani ne wa sihran kuma Allah ya kulla surkuta tsakanin yan adam da kaji an ce surkuta auratayya kenan dan Allah yake wa kana rabbuka qadira lalle ubangiji mai iko ne domin in ba da iko ba gudanar da waɗannan abubuwa ba zai yi ba a wani wajen yake wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun yana daga cikin abin da ke nuna buwayar Allah da kisarsa da girmansa da iyawarsa da kasancewarsa buwaye gagar misali an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halitta muku matan ku na aure daga jikinku domin macen farko ita ce nana Hawwa'u an halicce ta ne daga jikin namijin farko shine annabi Adamu ubangiji madaukakin sarki ce hikimar haka litaskunu ilaiha dan ku samu natsuwa da mata duk abin da daga jikinka ya fita to ka fi sabawa da shi duk abin da daga jikinka ya fita babu magana tsoro tsakanin kai da shi duk abin da daga jikinka ya fita to dan ya dawo jikinka kuma ba zai zama mai cutarwa a gare ka ba ubangiji yace kuma bayan haka waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya kauna tsakaninku da mata kuma ya sanya tausayi tsakaninku da mata wata kawai sai ka ji ta ce ina tausayin ma na wallahi daga wannan tausayin sai ka ji wata rana an yi aure Bahaushe yace so mu so mun hauka duk da yau kuma da kaji budurwa ta fara cewa tana tausayin samari ko namiji ya fara cewa yana tausayin mace a magana ta kai wai idan ka ga kare yana shishina takalmi ne zai dauka yake so ne to da haka Imam al-Bukhari yayi babi a cikin Sahih al-Bukhari yace waɗannan su ne sunadarai guda biyu na rike aure mawadda wa rahama kauna da kuma jin kai da tausayi duk mutumin da kake kaunarsa zaka tausaya masa suka ce shine hikimar da yasa Allah ya gabatar da kauna kafin ya faɗi tausayi domin abin ba akasi bane in kana kaunar mutum tabbas zaka ji tausayinsa amma ba duk wanda kuma kake jin tausayi bane kake me kake kaunarsa an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya kauna a tsakanin namiji da mace sannan kuma ya sanya tausayi a tsakanin namiji da mace ba dan komai ba sai dan a samu jin dadin rayuwa a samu nutsuwa wanda wannan ita nutsuwar ginshiki ce a cikin dukkanin wani aiki na ibada duk wani aiki na ibada sai da nutsuwa ake samun damar yin sa rukuni ce to dan ka ubangiji subhanahu wataala yayi haka ne dan ya nuna mana iyawarsa shi yasa cikin kowace halitta Allah yayi maza yayi mata wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun duk wani abu da ka sani da ma wanda baka sani ba a cikin sa akwai maza akwai mata shi yasa Allah yake subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusikum wa mimma la ta'lam sarki ya tabbata ga Allah da ya halicci jinsi bibbiyu a cikin halitta namiji da mace mimma tunbitul ard hatta daga abin da kasa take tsirowa duk abin da ka sani na tsiro ko ka sani ko karka sani ko ka gane ko baka gane ba akwai maza akwai mata mangoro akwai maza akwai mata goba akwai maza akwai mata ayaba akwai maza akwai mata komai akwai maza akwai mata an gane ko to sannan mu a halittar mu ta mutane wannan abu ne sananne kuma cikin hikimar Allah a cikin halittar mutum mata suna da wani kamanni da nasu ne su kadai maza ma suna da wani kamanni da nasu ne su kadai to haka yake a cikin kowace halitta kar ka dauka dan an ce mangwara akwai mace da namiji ka dauka macen da namijin duk daya ne a'a sai dai kai ne baka sani ba bawushe yace mai hankali shike gane dingishin fado fado yana dingishi amma sai da me sai da hankali ake gane yanzu da zaka samu gwanayen sanin halittar tsirrai da kimiya da fasaha su za su gaya maka ga namijin mangwaro ga namijin ga macen mangwaro ga namijin dabino ga macen dabino shi yasa za ku ga har aure ake musu ana ɗaukar namijin wani lokaci a je a ɗaura a jikin macen wai fi barbara a dabino wannan sanannen abu ne to haka a sauran halittu ma ana yi to da haka ubangiji subhanahu wataala yayi wannan ne dan a samu mai tanasul tanasul shine yaduwa ta hanyar namiji da mace ake samun yaduwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a da haka ta hanyar saduwa ta namiji da mace ake samun hayayyafa an gane ko shi yasa yake Allahu allazi khalaqakum min anfusikum Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minun wa bi ni'mati llahi yakfurun to malamai suka ce bayan duk mun gama gano wannan hikimomin iya wanda Allah ya nufe mu da mu gano iya wanda hankalin mu zai iya kaiwa gare shi to mecece natija ta kolin koli da zamu fita da ita suka ce natijar kwaya daya ce shine tabbatarwa da Allah tauhidi kun ga tauhidin nan da ake ta fadi tashi akan sa to hatta a cikin halitta Allah sai da ya tabbatar da tauhidi me tauhidi shine shi Allah shine shi kadai duk wanda ba shi ba kuma ba shi kadai bane yana da kishiya shi yasa wasu malaman tafsiri suka fassara ayoyin farko na suratul fajr da Allah ya rantsuwa yake wal fajr walayalin ashr wash-shaf'i wal watr ubangiji ya rantsuwa da al fajr walayalin ashr ya rantsuwa da kwanaki goma farko na watan zulhajj wasu ce al fajr ana nufin al fajr din ranar arfa wasu ka ce al fajr ana nufin al fajr din yawmal hajj al akbar ranar babbar sallah wasu ka ce a alfijir kowane alfijir Allah yake nufi domin alfijir lokaci ne mai muhimmanci da haka Allah ya yi rantsuwa da alfijir sannan ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki goma farko wanda a hadisin Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih Bukhari ya ce babu wasu kwanaki da Allah ya fi son aikin alkhairi a cikin su sama da waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhajj Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yayi abin da ake kira da muwazana yace in dai rana ta hudo ne ta fadi wuni kenan to a duniya Allah bai wunin dake da daraja ba kamar kwanaki 10 watan Zulhajjin nan na farko sune layalin ashir duk da an kira su da layali wanda layali jam'u ne na layli to amma larabawa wani lokaci suka rike laƙin kalmar layl suna nufin azzaman ba wai ana nufin dare ba domin shi dare a al'ada yadda aka sani shine daga faduwar rana zuwa ne hudun al-fajr shine layl to amma anan ba dare Allah yake nufi ba yawmu yake nufi an gane ko da aka Ibnu Taymiyyah ce in dai rana ta hudo ne ta fadi to a kwanakin duniya kwana 360 da ake da su a shekara ba wanda suka kai goman farko na Zulhajji hatta kwanakin Ramadana ba su kai su daraja ba amma in dai dare ne rana ta fadi al-fujr yake to wanda wannan shine dare to a cikin kwanakin shekara 360 Allah gari wanda suka kai goman ƙarshen Ramadana su kuma daraja ba shi yasa babu cin karo tsakanin dalilan da suka kwarzanta kwanaki goman farko na Zulhajji da kuma waɗanda suka faɗi falalar dararen goman ƙarshe na me na Ramadan ba cin karo tsakani waɗancan wuni suke magana wannan kuma darare suke magana shi yasa a cikin goman ƙarshe na Ramadan anan ake da lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka Laylatul Qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya ta maqalay al qadr su aka kira su da mubaraka inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzili fiha yufraqu kullu amrin hakim arabi inna kunna mursili to malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa kowa kishiya dan shi ya kadaita bai da kishiya sama tana da kishiya ina ce kishiya ta ƙasa sanyi yana da kishiya me kishiya sa zaki yana da kishiya me kishiya sa namiji yana da kishiya me kishiya ta arziki yana da kishiya me kishiya sa komai Allah ya masa kishiya dan shi ya kadaita ba shi da me kishiya da haka shi yasa Allah yake washafi na ranke da komai bibbiyu bibbiyu wal watri na kuma ranke da abin da yake kwaya ɗaya ƙallin ƙal shi ne Allah da haka shafa'i da halittu shafa'i ne amma wutri Allah shi ne wutri shi yasa a hadisin Bukhari maza na yake autiru ya ahlul qur'an fa inna allaha witrun yuhibbul witra ku rinka wuturi ya ku musulmi domin idan aka ce ya ahlul qur'ani daidai yake da a ce ya ahlul kitabi in an ce ya ahlul kitabi ana nufin ko dai yahudu ko nasara to in an ce ya ahlul qur'ani kuma asali ana nufin dukkan musulmi sai dai kuma in ana dara fadda uwa ake ko a cikin musulmin kuma in aka ce ahlul qur'ani to kuma sai ana rammoni amma in kira ne na gama gari na kudin goro to duk musulmi ahlul qur'ani to da haka manzo Allah yake fa inna allaha witrun yuhibbul witra Allah wuturi ne yana son wuturi me yake nufi da wuturi shi kadai ne bai da kishiya subhanahu wa ta'ala to kuma yana son abubuwa mara mara wadanda ba sa rabuwa gida biyu kamar sallar wuturi wacce ko dai raka'a daya ko raka'a uku ko raka'a biyar ko bakwai ko tara ko sha daya ko sha uku an gane ko ko ma miliyan da daya in dai ba za ta rabu ba sunan ta be wuturi to haka nan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau da dama yakan yi abubuwa wuturi wuturi idan manzo Allah ya idan da sallah sahabbai suka ce farkon abin da muke jin yana fada istighfari ne sai yi su uku astaghfirullah 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 kaga wuturi kenan dan ba za su rabu gida biyu ba baya yin biyu sai uku kuma baya yin hudu to haka nan Anas dan Malik yace idan aka yi idin karamar sallah a in aka zo idin babban sallah ranar idi karamar sallah kai karamar sallah ranar idi in annabi zai tafi masallaci baya zuwa masallaci sai ya fara cin wani abu daga gida kuma dabino yake ci sai yake wa kana ya akulu hunna witran kuma mara yake ci ma'ana ko dai yace uku domin shi mu dan fodi a cikin ya suna yake ma rabba ta fara da daya a nan uku yake ci ko uku ko biyar ko bakwai ko tara an gane ko haka hadisin ummu aqiya nasaiba bintul harith al-ansariya kin sahih al-bukhari da muslim wankan gawa lokacin da biyar manzo Allah tara suna na zainab umma biya tace sai annabi yace da mu mi mata wanka wankan gawa kenan domin mata su suka fi cancanta su wanke mace sai manzo Allah yace izfilna ha wutran ku wanke ta wutri kar ku wanke ta biyu kar ku wanke ta hudu kar ku wanke ta shida ku wanke ta ko dai uku ko dai biyar ko dai bakwai ko dai tara ko sha daya ko makamancin haka to wannan dai yana daga cikin abin da yake nuna maka Allah yana son wuturi ya shar'anta mana abubuwa wuturi wuturi a shari'a saboda me saboda wuturi sifarsa ce sunan sa inna allaha witrun yuhibbul witra da ka yarantsi wal wuturi yarantsi da wuturi ma'ana yarantsi da zatin sa kenan subhanahu wa ta'ala zamu ga a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki a ayoyi da yawa yana korewa kansa cishiya yana korewa kansa mata dan ya tabbatar da wannan ma'ana ta wuturi gare shi subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala yace wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wa la walada shi ubangiji mai girma mahaliccin mu bai riki mata ba ballantana yayi da mana shi dai ne wanda wannan shine ma'anar as-samad kamar yadda ya tabbata a cikin asbabun nuzul su mutanen makka suna ji da isa da fadar salsala an gane ko in kai ka isa dan dangi ne ga ya mana asalin ka haka suke a makka sai kace ni ne dan wani jikan wani jikan wani jikan wani jikan wani to tasirin wannan salsalar da yadda suke tinkaho da ita a haukarsu sai suke dauka har alloli ma dole su zama ƴaƴan dangi da aka fi a ce maka wal iyazu billah Allah su na lata dan wane ne jikan wane ne tattaba kunnan wane ne Allah su na uzza dan wane ne jikan wane ne tattaba kunnan wane ne to shi yasa da manzo Allah ya bayyana a maka sai suka ce ga ya mana salsalar ubangijin ka in ka isa a haukarsu su suna ganin ai ya kamata Allah ya zama dan wane ne jikan wane ne jikan wane ne wannan shine sanadiyar saukar suratul ikhlas sai Allah yake kul ka ce da su huwallahu ahad shi Allah kwal yake ba wuce yake kwal waddaka idan ka ji an ce daya ne a fassara ahadu to duk wanda yayin wannan fassara Hausa bata ishe shi ba domin a ka'ida a larabci akwai bambanci tsakanin wahid da ahad wahid daya kenan to duk inda ka ji an ce daya biyu za ta biyo baya uku za ta biyo baya hudu za ta biyo baya to su ma a larabci suna da daya da ba ta wani abu baya biyo bayan ta kamar yadda Hausa suna da wannan ba wuce idan yace tilo to tilo bai da na biyu an gane ko da haka kalmar ahadu a Hausa ta dace ne da a fassara ta da tilo ba da daya ba kalmar wahidu ita ce me daya to tunda anan magana suke na a faɗi Allah salsalar sa shi kuma bai da ita to sai da yi amfani da kalmar wahid ba domin wahid isnan salasa za su biyo baya shi kuma Allah ɗaya ne bai haifa ba ba a haife shi ba bai da ɗa bai da jika an gane ko wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul وكبره تكبيرا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فذاك أبنجي يقول قل كتي دسو هو الله أحد شيء ألا تيلوني قل الله الصمد شيء ألا شيني الصمد وان دي ودات دكوة دكومي بايا بكاتسا أما شيء كما كوة دكومي ينا بكاتسا شيء ألا da kai babu kai yana nan samuwar ka ba ta ƙara shi rashin ka baya rage shi an gane ko amma kai ba za ka iya samuwa ba sai da Allah dan ba za ka iya samar da kanka ba kuma ko samar da kai din akai ba za ka iya tsayuwa da kanka ba sai da Allah. Karamin misali da zai nuna maka dan adam bai isa ba ya rayu ba Allah shine idan mutum ya kamu da matsalar mafitsara. Yana daga cikin abin da Bahaushe yake rainawa a karin magana yake fitsari ko duk da a wani lokaci yana nuna fitsarin ba na wasa bane yakan ce in fitsari banza ne kaza ta yi min ita kaza haka Allah ya tabata fitsari ata isa ta Allah kai ku sike ta tsula kayanka amma ita kaza ba ta Allah kenan gwanin iyawa wa annahu huwa adhaka wa abaka Ubangiji shi ya ke sa dariya ya sa kuka wato a ganka kana kuka wiwi isa ke ta Allah shi kanka ko shi kansa kukan yana nuna akwai Allah kuma yana nuna Allah ya isa domin yanzu wani da zai so ya saka kuka bai isa ba duk yadda zai amma Allah cikin kankanin lokaci zai saka kuka kuma a lokaci guda in ya ga dama kana kukan kuma sai ya hada ma da dariya yanzu nan kana ta kuka kudinka ya fadi sai wani ya zo ya dunkula ma ninkin ba ninkin kudin a lokaci guda ya ga kama dariya mana Allah shi ke hada wa mutum dariya ya hada masa kuma da kuka saboda iyawa wasu malamai suka ce a'a Allah ne yanzu nan zai sa ai maka haihuwa kana neman haihuwa ka rasa yanzu nan sai matarka ta haihu yanzu wannan abin dariya ne ko ba na dariya bane kuma ana sunan danka kuma sai babanka ya mutu kaga wannan ikon Allah ke wasu malaman tafsiri suka ce ba wannan ba ma abin nufi Allah cikin wasu halittarsa yayi su suna dariya kuma yayi su suna kuka shi da kukan wata alama take nunawa kamar yadda ita kuma dariyar wata alama take nuna yanzu duk mutumin da ka san lafiyarsa lau hankalinsa lafiya ba yi da matsalar kwakwalwa sai kaga yana dariya me za ka yi zato farin ciki yake duk mutumin da kan ganshi lafiya lau ka san kwakwalwarsa lafiya lau bai da tabuwa sai yake kuka me yake nuna ma damuwa to yanzu ka kalli sa Bahaushe yake sa ba ka dariya sai hamma yanzu saniya idan kana farin ciki yake ganewa in kuma bakin ciki take yake ganewa to Allah da yayin mutum ya dariya in yana farin ciki ya kuka in yana bakin ciki saboda iyawa sai ya sa shi kuma ba dariya ba kuka yanzu akwai wani abu da sau da dama muke yi wanda gwaranci ne amma dai mun gaje shi iyaye da kakanni muna yi shine jaki kullun sai a ce yana kuka to shi jaki baya dariya da kaji da jaki yana hu sai a ce yana ne kuka to amma ku lura da kyau kuma jaki ba baya fara wa dan huhu din sai ya ci koshi yanzu kai in ka ci koshi kake kuka ko kana jin yunwa ne kake kuka Bahaushe ya kasa gane kukan jaki ne Allah ya rikita shi jaki a dake shi yayi wannan abu ya ci koshi kuma yayi wannan abu ka rafa gane kuka ne ko dariya ce saboda iyawar Allah subhanahu wataala Dalaka Ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa kowa kishiya a duniya amma shi ya tabbata bai da kishiya kuma duk wani abu da Allah yayi wa kishiya wannan abun baya samun kamala sai ka hada shi da me kishiyar tasa duk yadda dan adam zai ji kamala a matsayin sa na namiji kamalar sa bata kai kamala ba in bai da me mata duk girman ka duk darajar ka duk wadatar ka in aka ce ba ka da mata idan ka je waje ma in za ka faɗa za ka ga manyan suna rufe bakin ka kaka saboda yanzu nan sai a ga karuftun ƙasa sai a ga mutum ya kai mutum amma ba mata subhanallahi to haka nan in mace ce duk isarta duk ɗaukakarta duk wadatarta duk danginta in aka ce ba ta da miji sai ka ji me ta rushe saboda me saboda Allah ya yi mana kishiyoyi kuma sai da kishiyoyin muke cika Allah ya yi maka hannun naba ya yi maka hannun hagu da ɗaya za ka samu matsala ka samu matsala baka kammala ba ya yi mana idan dama ya yi mana idan hagu da ɗaya zai samu matsala duk ƙarfin ɗayan sai ka samu yana da matsala Allah ya yi maka ƙafar dama ƙafar hagu duk lafiyar ɗaya ƙafar in ɗaya ta samu matsala sai ka ga an samu matsala to haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi ga kunnan dama ga kunnan hagu in dai ya samu matsala dai din lafiyar sa zaka ga yana da ni yana da matsala mana dai dan adam baya cika sai da abokin zaman sa sai da kishiyar sa amma shi ko ubangiji cikakke ne kammalalle ne shi kadai ba tare da kowa ba subhanahu wataala shi yasa yabo ne ga Allah a ce bai da mata yabo ne ga Allah a ce bai haihu ba duk inda za ku ga Allah zai yabi kansa sai ce bai da mata bai da ɗa saboda kamalarsa ta tabbata ne da shi kadai da kadaituwarsa subhanahu wataala to amma mu kuwa waɗannan sifofin samuwarsu gare mu shi ne kamala shi yasa malamai suka ce sifa ba kowace ake sifanta Allah da ita ba dan ka ji ta zama abayyabo domin sau da dama wata sifar abayyabo ce a wajen bayi amma a wajen ubangijin bayi tawaya ce a ce mutum bai da mata tawaya ce yana da matar bai haihu ba tawaya ce ko annabi ne kuwa ko annabawa waɗanda suke da iyali ba su haihu ba za ka ga su da kansu suke nuna har yanzu ba su samu kamala ba Allah ya cika musu kamalarsu annabi zakariya misali ne annabi ibrahim alaihi salam misali ne a lokacin da bai samu haihuwa ba sai daga baya da haihuwar ta samu sannan hankali ya kwanta kamala ta tabbata to amma Allah subhanahu wataala ba haka bane shi yasa kafirai su a haukarsu sai suka dauka duk sifar da za a sifanta dan adam da ita ta nuna kamala to za a sifanta Allah da ita me ya ja kafirai suke cewa Allah yana da mata saboda su a ganin su in ba ka da mata kana da tawaya ko da kai Allah ne man iyyazu billah me yasa suke dagewa sai sun jingina wa Allah ƴaƴa saboda su a tunanin su yadda dan adam in bai da ɗa yana da tawaya to haka ubangijin mutane in bai da ɗa ma yana da tawaya wanda kuma ba haka bane ba to wannan sai ya ɗebe su har ta kai wani lokaci ma suna yayi boyayi bayayi ban sun tarkatan su suna jingina wa Allah da Allah madaukakin sarki ce manzon nabi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifahu lahu adafan katira wa ziba wa Allah ranci ranci mai kyau Allah in ya tashi masa biya ya ninninka masa sai suka ce wannan ya nuna Allah talaka ne yana neman ranci ku fahimci wannan kalmar da kyau shi ne Allah ya ce لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير فنهد اغنيا to Allah ya ji maganar wadanda suka ce masa talaka wai su mawadata ne tunda Allah ya ce a bashi rance to su a tunanin su ba a neman rance sai dan talauci sannan kuma duk wanda ka nemi rance a wajen sa ya nuna ya fi ka wadata to shin wannan haka ne ba haka bane me yasa Allah yake a bashi rance dan ya karfafi gwiwar mutane ne wajen aikin alkhairi duk mutumin da ka san zai iya baka zai iya biyan ka in ya nemi rancen ka sai ka hana shi me kamar zuwa kan aika ko ba haka ba abokin hulɗarka ne ka san bai da taurin bashi ka san yana da hanyar samu ka san yana da sana'a sai wata rana yake wani ranta min kaza sai ka hana shi baka da hujjar hana shi kila ma kun taba rancen nan ba ai ba ba ni ba ya biya ka to abin da yasa Allah yake mi sadaka ya kira ta da suna rance dan ya tabbatar mana da zai biya an gane ku zai biya sannan dan ya nuna mana karamci idan ya tashi biyan zai ba mu ninkin balinki shi dan adam daman yana daga cikin abin da yasa yake rike kudin sa ya boye idan ya san kin sun fita sun tafi kenan ba za su dawo da fa'ida to da haka Allah yana nuna mana duk abin da muka yi na alkhairi da sunan addini da kyakkyawan niyya to ba a tsara mu kai ba in kuɗi ne mu sani za su dawo kuma in sun tashi dawowa ma za su dawo mana da ninkin ba ninkin ribar da babu wani kasuwanci da zai iya baka irin wannan ribar a duniya ubangiji subhanahu wataala ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثال وأن دفتي كشف أنس وجنه دمر الدين misalin yadda dan adam zai iya ganewa ribar da za su samu, kamar manomi ne da ya dauki bayar hatsi baya ɗayar al ya je shuka ta a cikin ƙasa, da ta tashi fitowa sai ta fito masa da totuwa ɗaya, totuwar a jikinta kowace akwai ƙwaya ɗari, kuma sai ta yi zanganniya, zanganniyar sai ta fitar da kai bakwai, totuwa bakwai, duk totuwa ɗaya ƙwaya ɗari, ta ga ɗaya ta haifi mai ɗari, ɗari ta haifi bakwai, ɗari bakwai. To yanzu dan Allah wani kasuwanci ne yanzu zai mai da naira ɗaya ta zama naira ɗari bakwai yanzu, kuma babu wata asara. Bambancin ma shi ne duk kasuwancin da ya fi ba da riba a rayuwar ɗan adam, to kuma in ya tashi kawo asara, asararsa ba ta wasa ba. To amma shi Allah kasuwancinsa da za ka yi da shi babu asara, riba ce tsantsabaru. Yarjuna tijaratan lan tabura, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Da haka kasuwanci ne wanda babu asara. To wannan shi ne hikimar da ya sa Allah ya yi amfani da kalmar rance. Ku ba shi rance, ma'ana ku yi wa kanku da kanku ayyukan alkhairi, wanda wannan ayyukan alkhairin wanda ya lamunta zai biya Allah ne, kamar shi aka ba rancen don ya ƙarfafa muku gwiwa. Wani abin za ka gani alheri fa in kai kanka kaiwa, kanka kaiwa. Yanzu mu ɗauki layya, idan ka yanka ragon da naman da ƙashin da fatar da komai da komai, duwa yake amfana da shi? Kai. Amma yi dan Allah da kai da amsa kiran Allah ya sa kuma tare da haka Allah zai biya ka. Layyana lillahi duhuha wala jama'uha ala shi yana da mutaqwa linku, da naman da tsokan da komai ba wajen Allah suka tafi ba, kai ka cinye kayan ka ta tsada fani, amma tare da haka Allah yake zai biya. To dan haka Allah subhanahu wataala dan ya sanya mana karfin gwiwa, sai ce wa zai ba da rance ni kuma in tashi in biya shi da ninkin ba ninkin abin da ya baya. To wannan sai ya sa Yahudawa suka ce kun ji wai Allah Muhammadu yana neman rance, wannan ya nuna mun abin nan talaka ne, mu kuma mu ne mawadata. To haka nan a wani wajen, saboda sun ga Allah madaukakin sarki cikin bayansa yakan azurta waɗansu kuma ya talauta su, don wata hikima ta sa. Da haka sai suka ce yadullahi maghlula, hannun Allah marwaciya ce, ta ki ta yalwata wa kowa, ta ki ta ba kowa abin da zai ishe shi, wanda kuma Allah ya faɗi hikima wa lamma sallallahu rizqa li ibadihi la baqa, inda kowa ya zama mai kuɗi rayuwar ba za ta yi daidai ba, barna da fasadi ne zai yawaita a ban ƙasa. Amma ba wai dan Allah bai da abin da zai wadata kowa da shi ba, wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum, ubangiji yake komai muna da shi ba iyaka, amma mukan saukar ne gwargwadon bukata, gwargwadon abin da mun san in ya yawaita ba zai cutar ba sai mu yawaita, wanda muka san in ya yawaita zai cutar sai mu karanta don a zauna lafiya. Shi yasa a hadisi kudusi, hadisin Abu Dharr al-Ghifari cikin sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ibadi ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fa sa'alani kullu wahidin mas'alatahu fa ataytuhu iyyaha ma naqasa dhalika mimma indi shay'an illa kama yanqusu al-mikhyat idha udkhila al-bahr. Ubangiji yake ya ku bayina, da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su tattara a wani waje baki daya, kowa ya faɗi abin da yake bukata a wajen Allah iya burinsa. Ubangiji yake in ba wa kowa burinsa, in biya wa kowa bukatarsa, wannan ba zai rage mu komai cikin taskar arzikina ba, sai dai irin abin da in zai yi a ce ya rage na allura in an tsoma ta a teku. Masu hankali suka ce duk mutumin da kace masa an tsoma allura a teku an tsamo ta, sai yake maka ruwan teku ya dan ragu, to bai da hankali. Dan mai hankali ya san teku ba ta san ana yi wajen an soke ta da allura. To ma'ana Allah yana so ya ce mana abin da yake da shi ya fi ƙarfin buƙatar mu, kuma haka ne. abinda Allah yake da shi ya fi karfin bukata bayan sa. Yanzu karamin misali kadai da zan mana ga mai hankali wanda ya taba hawa jirgin sama, duk wanda ya taba hawa jirgin sama ya san filin duniya yawa ƴan adam yawa, inda ƴan adam suka yi occupying suka cike na ƙasa bai wuce ɗaya bisa trillions na fili da ake da shi a ƙasa ba. Mafi yawancin filin ƙasa babu mutane. Bari mu dawo ƙasa ƙasa, tunda sama taiwa yaro nisa, wani bai taɓa zuwa bai taɓa hawa sama. Amma yanzu ka tafi daga nan kawai zuwa Jama'are, kaga filin da babu mutane da wanda mutane suke, wanne yafi yawa? Wanda ba mutane yafi yawa. Wanda ba mutane yafi yawa. To wannan yake nuna maka abinda Allah yake da shi yafi karfin bukatar bayi. Wannan yana nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga wannan abinda Yahudawa suka yi na cewa Allah marowaci ne, Allah matalauci ne, duk sun yi haka ne bisa ga kiyasunsu na hankali kan cewa sifofin mutane ana iya sifanta Allah da su. Akwai waɗanda su suna bautawa Allah ne da me? Da hankalinsu. Duk abin da hankali zai karɓa, to shi kenan sun yarda da shi in Allah ya faɗa. Duk abin da hankali ba zai karɓa ba, su ba su yarda da shi ba, ko Allah ne ya faɗa. Wanda su ake kira da suna aqlaniyun, su ne kuma dai wanda ake kiran su qur'aniyun, wanda su abin da suka ɗauka qur'ani kadai shi ne littafin Allah da za a bautawa Allah da shi, kuma shi din ma sai abin da hankalinsu ya fassara musu. Kun bai ji wannan? Saboda a yanzu yana daga cikin abin da yake kewayawa tsakanin musulmai, musamman a kafafen sadarwa, da'awar ƴan tatsi ne ƴan kalakasu. Waɗanda suke fahimtar addini da hankulansu, irin yadda Yahudawa suke fassara Allah da me? Da hankalinsu. Sun ce Allah talaka ne saboda ya ce a bashirance. Sun ce Allah marwaci ne saboda bai azurta kowa da kuɗi ba. Su a hankalinsu, duk wanda yake ba ni rance talaka ne. Su a hankalinsu, duk wanda yana da abin bayarwa bai bayar ba marwaci ne. An gane ko? Yanzu uba nawa ne mai kuɗi, kuɗin da ke amsa kuɗi, amma zai ƙi wa ɗansa wani abin da ɗan yake so saboda wata maslaha. Wannan yana nuna uban marwaci ne. Saboda me? Saboda wannan yana nuna gyara da maslaha. Akwai rayuwar da in ka ce za ka ɗora ɗanka a kanta ko mun wadatar ka in yana ƙarami, to ba gyara shi za ka yi ba, me za ka yi masa? Fata shi za ka yi. To in dai mu ƴan adam muna iya yi wa junanmu haka irin tunani irin namu, ina kuma ga Ubangijin mutane? Yanzu da dama Allah zai hana ka abu ba dan bai da shi ba, sai dan rashin samun abin gare ka shi ne zaman lafiyarka. Samuwar abin a gare ka fitina ne a gare ka. Bari mu ba ku ƙaramin misali. Wani shugaban ƙasa daga cikin shugabannin ƙasar Najeriya an ce yana da ƙanƙami hannu, bai da kyauta. To shi kuma mataimakinsa, na san inda kuka tafi, ba ruwana. Shi kuma mataimakinsa mai kyauta ne, mai ban mamaki. To shi kenan wata rana sai abokin shugaban ƙasan wanda suka yi makaranta tare ya zo daga ƙauyensu. Da shi ne sai shugaban ƙasan bayan sun gaisa sun yi komai a dila, sai taho zai raka shi. To sai biyo da shi ta ofishin mataimakin shugaban ƙasa, sai ce masa wannan abokina ne fa, ka gan shi tun muna yara kaza kaza, yi masa zolaya, yi masa wasa, saboda shi ne barkwanci ne. An gane ko? To shi kenan shi kuma mataimakin shugaban ƙasan sai ya ce wa abokin shugaban ƙasan, ya gan shi dai abokin shugaban ƙasa amma dai gashi nan ba ya goma fallasa, sai ya ce akwai account number, sai ya ce eh akwai mana, sai ya bashi ya ce to ba komai, insha Allah za a ga sako. Za a ga sako. Shi kuma shugaban ƙasa aka ce da suka zo rabuwa da abokin nasa 50,000 ya bashi. Da sati yayi shi mataimaki shi shugaban ƙasa ya saba zuwa ƙauyensu yana da gona. to da yaje kauyen su sai yaran shi wannan abokin nasa suka zo wajen sa gaishe shi sai ce ina baban ku kuwa rabo na da shi tunda ya kai mana ziyara gida sai ce ai ya hau suka ce ai ya hauka ce ya hauka ce suka ce wallahi ranka dade mun zo ne mu ga ya maka ai tunda ya baro wajen ka ya samu matsalar kai a najiya sai ce aje a kawo shi yace to amma wani abu ya same shi ne na tashin hankali ko ka suka ce duk ba komai kawai ya samu matsala tunda ya baro wajen ka shikenan ya sallame su akai ban kwana sai ya dawo Abuja da ya dawo Abuja ya shigo office ranan Monday sai mataimakin sa ya zo wajen sa suke jira sai ce to kaga abokin nan nawa fa da nuna maka shi abun mamaki ya samu tabin hankali tunda ya bar nan ya ta kuma menene dalili haka ya yanzu suka ce sai ce to me ya faru ne ko kai masa wani abu ne sai ki ba wani abu da ne masa na dai ce ba da account number na tura masa da dan kudin shan mai yace nawa ka tura wani sai ce miliyan 100 ya dafa kai ya buga kafa yace kai ka haukata shi to yanzu dan Allah ku lura da wannan mutum ne dan uwanka yayi maka kyauta kyautar sai ta haukata ka to ina ga ubangijin mutane me karamcin duniya da lahira alkarimul mutlaq to shi yasa wani da kake ganin sa hankalin sa aljihun sa ya zamo sai safe sai in ya daddaga wani lokaci ya dan yi lo amma Allah in ya daga hai in ya tafi ya tafi ke wani da kake gani kullun kana ganin sa a sahun farko a san a masallaci hakan ne ya dace da shi amma in aka buda masa ya samu kudi wallahi ba zai zo masallacin ba wani da kaga yana ta azumin litinin da alhamis ana hadawa ne da azumi da tattalin arziki idan aka sakar masa ya san akwai abinci akwai kilishi akwai balangu akwai soye to billahi allazi ba zai azumin ba wannan yana daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wataala ya talauta waɗansu don hikima ya azurta wasu don hikima ya bar wasu saita-saita don hikima inna rabbaka hakimun alim to amma su Yahudawa saboda mahaukata ne sai suka saki wannan barbadiyar magana suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya yadullahi maghlula kuma su ce Allah yana da ɗa Allah yana da mata duk yayi ba yayi banda suka yayi ba su ja siyaba wa Allah saboda rashin girmama Allah wa ma qadarullaha haqqa qadari shi yasa Allah ke lil ladina la yu'minuna bil akhirati masalus saw wa lillahi al masalul a'la kafirin da basu imani da lahira ba suke da miyagun sifofi miyagun kamanni ruwa tasu ce girman kai nasu ne munafarci nasu ne uwa uba shirka tasu ce waɗannan duk miyagun sifofi ne amma walillahi masalul a'la shi fa Allah sifofi nasa madaukaka ne sifa sai ta isa ake sifanta Allah da ita karamin misali dan ka fahimta bambancin sifofin Allah da sifofin halitta yanzu kai idan aka ce maka wani akwai hankali akwai natsuwa yabo ne ko kushe yabo ne amma ka taba jin kanki Allah yana da hankali saboda hankali bai isa a sifanta Allah da shi ba bai isa ba an gane ko amma ilimi fa za a ce wani yana da ilimi madalla Allah ma yana da ilimi ko ba haka ba wanda yake nuna maka ilimi ya fi hankali da a ce da kai mai hankali wanda a ce da kai mai ilimi saboda ilimi sifa ce da nauyinta ya kai har Allah ana jinginawa irin nasa shi yasa wai wata rana ilimi da hankali suka yi ja in ja waye kuwa ne an gane ko ilimi yace na fi ka hankali hankali yace na fi ka ilmul alimi wa amul aqil talafa man zalladhi minhu ma qad ahraza sharafa al ilmu qala ana ahrastu ghayatahu wal aqlu qala al aqlu qala ana ahrastu ghayatahu wal ilmu qala ana ar rahmanu bi urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للأقل أن العلم سيده فقبل الأقل رأس العلم وانصرف علمي ده هنك لي سكي تنكيا هو يشي أكو هو هنك لي يشي كي علمي قولوا الورم تنفع شي ينادني معنى يناد هنك لي يناد نسوا شي كما علمي يشي تكالني لك إذا وأكي سنم الله ba a sanin Allah da hankali sai dai da me da ilimi to shine a ƙarshe sai hankali ilimi yake kai tsaya ma ka ji kai hankali na da ne da to a ƙarshe ai ba a ƙarshe sai hankali ilimi yake cewa da hankali kai tsakanin ni da kai wane ne wanda Allah subhanahu wataala ya sifanta da shi a cikin littafin sa ina ne ka taba jin Allah ya ce wallahu aqilun ko wallahu aqilun ko Allahu ya aqilu babu wannan a Qur'ani amma a Qur'ani akwai wallahu alimun inna Allaha alimun alimul ghaibi ala ya'lamu allamul ghuyub يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فداك وني هنا نونا منا للي الله سبحانه وتعالى بزيو أسنشد هنكليبا أما تبز أنا سنن الله نتهنجر من إلمي فسنن منين إلمي إلمي شيني أبندا الله يفتا النبي يفتا صحبان النبي صلى الله عليه وسلم سكا كويو دقاء النبي سوكما سكا ياتا ودنيا wannan shine ilimi wannan shine ilimi shi yasa Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wa qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbaka lil khilaf safatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih kalla wa la jahada as-sifati wa nafiha hadaran min at-ta'til wa at-tashbih to da haka ya yan uwa masu albarka wayannan mutane yan kalakatu ko yan tatsine ko yan hankali gabadai gabadai ba ruwan mu da nasi ba ruwan mu da ilimi yana daga cikin abin da suke na inkarin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce wai ai Allah subhanahu wataala ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tadda shi talaka ya wadata shi cikin fadin Allah alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya tadda annabi sallallahu alaihi wasallama maraya sai ya kula da shi ya tadda shi babu shari'a a hannunsa ma'ana babu wahayin manzanci sai yayi masa ya tadda shi bai da wadatar abin hannu sai ya wadata shi sai suka ce wai tunda Allah yace ya wadata annabi to wannan ya nuna hadithin na Aisha da tace annabi ya rasu amma silkensa rigarsa tana jingina a wajen wani bayahude sakamakon abinci da ya karba na ciyar da iyalinsa wannan hadisin ƙarya ne ya za a yi wanda Allah yake ya wadata shi kuma a same shi ana bin sa bashi saboda su a hankalin su irin na yahudawa mawadaci baya ne baya cin bashi kamar yadda yahudawa suka ce ne talaka shi yake neman rance tunda Allah yake manzal ladhi yuqridullaha wannan sai ya nuna wa su yahudawa Allah fakiri ne talaka ne tunda yana neman rance to kaga waɗannan abubuwa guda biyu in kuka fahince su an yi amfani ne da hankali amma kuma hankalin sai ya kirakin sai ya ci karo domin a yau da gobe ba wai sai an je da nisa ba kowa ya sani neman bashi baya nuna talauci an gane ko neman bashi baya nuna me talauci yanzu a duniya wata ƙasa ce tafi kowace ƙasa arziki ko ma wacce ce in ka samu ta kaje ka duba zaka tara ana bin ta bashi wannan ya nuna talaka ce yanzu a Najeriya wa kake tsammani yafi kowa kudi wallahi na tabbatar in ka je ana bin sa bashi ba inda bashi ya zamo lazimci ne na me na talauci da Allah yace na same ka talaka na wadata ka baya nuna cewa dan annabi ya zama mawadaci kuma ba zai ci bashi ba, kai akwai bashin ma fa da yafi karfin talaka, ko ba haka ba? Yanzu ka tafi banki ka gani za su saurare ka, kace na je ranci, sai an ce me kadaraka, wannan bashin ma na masu me, na masu kuɗi ne, bashin kafa da kafa na masu kuɗi ne, na mawadata ne, sai kana da cholesterol me kace da shi na kadara, waye tsaya maka wanda nauyinsa ya kai kaza, kawo kadarar da acid din da nauyinsa ya kai kaza, sannan za a baka bashi, ashe wata wadatar ce ma take kawo ne bashin. To sannan in banda shiriri ta da shirme, Allah ai sai da ya fara tabbatar wa da annabi talauci, sannan yace ya kawo masa wadata, alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka ballan fa'ada wajadaka a'ilan fa'agna, a'ilan ana rufin talaka, na same ka talaka sai na wadata ka. To shi hadisi da yace annabi ya ci bashi, shin yace bayan an wadata shi ne ko kafin a wadata shi ya ci bashi? Yanzu da yawan mutumin da yau ya faso gari amma jiya talaka ne, akwai mamaki yau wasu su zo su ce suna bin ka bashi? Saboda me? Saboda ai jiya yayi talauci, da haka sai bashin nan ma na jiya ne, kuma dan yau ya zama mawadaci bai hana a kira shi da ana bin sa bashi ba, kuma wadatar ta ba ta hana ne bashin ba, tunda dai da yayi zaman me talaucin. Amma saboda tsabar rashin hankali da rashin tunani, su a tunaninsu kwakwalwarsu ce za ta fassara musu Qur'ani, su a hankalinsu da tunani irin nasu, wai su suna ganin za a iya fahimtar saƙon Allah da tsantsagwaron kwakwalwa da hankali ba da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Amma yanzu ka ga abin mamaki, wai har irin wannan akwai ne cicibirinsu, saboda shi duk da ina masa kara, karar da nake masa saboda yayi karatun allo irin wanda muka yi, mu ma duk 'yan makarantar allon nan ne. To amma ƙarshen asara da taɓewa, ka yi zaman tsangaya, ka yi zaman iskali, ka ci gajala, amma ka ƙare a tatsini, ai ƙarshen tsiya ya ƙare maka. Ya kamata in ka haddace Qur'ani, abu na biyu ka san ma'anarsa, abu na uku ka yi aiki da shi. Amma ka haddace Qur'ani amma kuma ka koma da baya da baya, wala tartaddu ala albarikum fatanqalibu khasirina, ka kama ka, ka zama watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu shaytanu fakana minal ghawin. Kuma kamar yadda na faɗa, ita shi ta tsinanci, ku gane asali iyayenmu malamanmu na Alƙur'ani tare da dukkanin girmamawa a kafar Hausa suna da saɓani da malaman ilimi. Asali malaman Qur'ani da malaman ilimi akwai takun saƙa, bisa ga alƙawarin Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun, duk wani a duniya akwai wata fitina da Allah ya rataya masa don ya jarraba shi, kamar yadda Allah ya haɗa gabar talakawa da masu kuɗi. Yanzu nan za ka ga talaka ya zauna yana kusur fafan masu kuɗi da zagi, me ya ma ba abin da ya masa, laifinsa yana da kuɗi, su ma in majalisar masu kuɗin ka je su ma suna ta zagin talakawan banza, me suka yi musu? Laifin talaucin ne. Kamar takun saƙar mai mulki ne da wanda bai ci mulki ba, idan mai mulki naman jikinsa yake yankowa yana ba mutane suna ci, ƴan hamayya sai sun ce bai iya ba, me ya laifinsa? Shi ya ci mulki su ba su ci ba. To mu gane wannan abin a rayuwa, kamar faɗin ƴan binni ne da ƴan ƙauye, me yasa ɗan ƙauye yake jin haushin ɗan binni? Dan ɗan binni ne. Me yasa ɗan binni yake jin haushin ɗan ƙauye? Dan ɗan ƙauye ne. Bisa ga ka'idar waja'alna ba'dakum li ba'di fitnatan atasbiru, to malaman ilimi da malaman Qur'ani tun asali akwai takun saka, su malaman Qur'ani suna ganin malaman ilimi shi ma zaune ne, koren Qur'ani ke, sun kasa haddace Qur'ani ne suka koma wayo da kama-kama da kanikanci, su aka suka ɗauka. Su kuma malaman ilimi suna ganin malaman Qur'ani gardawa gidadawa, ba su san komai ba sai Qur'ani, sun karanta wa katala Dawud da Jarut, sun kasa bambance fa'ili da mafuli, sune musu kallon buri da banana,
kamasalil himari yahmilu asfara. Wannan fa shine asalin gabar, asalin fadan fa kenan har aka zo nan. To daga nan sai malaman Qur'ani suka fara gwada fassara. Shine ci gaban farko da ya fara zuwa wa gardawa a sandaya gwada fassara. Tunda wannan fassarar ma dai kawai ajabaki ne a fassara, mu ma bari mu fara fassarar nan. To shine sai aka fara fassara ta turmi. Shine matakin tatsine na farko fassarar turmi. Azo a ja masa baki sun maradadahu asfala safili yace sai aka bi turididi masu khalifa ne kawai suka gudu suka sha wai kalmar safili da daga nan aka samu khalifa a karanta masa wa tarakuka qa'ima yace an bar kuka a tsaye idza dakalu ala dauda yayin da suka annabi dauda shi ya fara gina dakali a duniya shine ma'anar idza dakalu wai dakali kenan wa zarabiyu mabsusa annabi rabiu hadda basusa aka bi shi wannan fa shine tsinanci ko tambayi iyayen mu da kakannin mu wanda suka riki lokacin mai tsine da ya ake tafsiri a lokacin mai tsine wannan tafsiri kuma ku tambayi masana asalin me tsini ne wasu wa suka sana'anta shi yazo yayi musu aiki me tsini ba dan Najeriya bane kafiri ne arme ne daga Kamaru aka dauko shi sau biyu sarkin Kano sa Muhammadu Sunusi na farko ya kore shi lokacin da sarakunan gargajiya suna da ifa da yaje garin Kano cikin labarin da muka samu wata rana jirgi ya sauka daga Ingila sai aka samu an zo da wani akwati da wasiƙa wanda akwatin a ciki akwai makamai akwai kuɗi kuma ga wasiƙa an yi adireshin wa za a kaiwa sai aka ga mai tsina za a kaiwa to amma jami'an tsaro na wannan lokacin sai suka kama sai suka kai gidan sarki an ce sarki Muhammadu Sunusi aka karanta masa yaga adireshin sai yace to ku kyale waye shi wannan mutumin a Kano aka gaya masa ai wani ne a waje kaza a waje kaza sai ce to ku je ku ba a hankali a kai masa sakon a jira masa ido a gani in an ga ya karba to ya san da sakon in an ga ya karba hankalin sa kwance to ya san da sakon amma idan bai san da sakon ba zai ce ba naka bane to sai aka ga ya karba hannu bibbiyu ya shiga da kayan sa gida in wannan labarin ya tabbata an ce an yi haka to wannan yana da cikin dalilan da yasa sarkin Kano Muhammadu Sunusi ya kore shi daga Kano Kano na farko aka sake dawo da shi ya sake korarsa tun daga nan arnan da suka dafa mana mai tsini a cikin mu ba su hakura ba har ya zo yayi abin da yayi ya tada jijiyar wuya ya tada tarduma ya kashe mutane ba bila adadin da'awarsa ta fantsama ta shiga ko ina a arewacin Najeriya an yi mai tsini a Kano an yi mai tsini a Katsina an yi mai tsini a Maiduguri an yi mai tsini a Bauchi an yi mai tsini a kaza da kaza da kaza wannan abun fa shi ne yake gaba da growing ba a hakura ba fa ba a hakura ba fa sai suka zo da wata kungiya ba ga ta bayan Allah ya dishe mai tsini ya kashe shi kuma babban abin da mai tsini yake da'awa akai shine Qur'ani zalla ba wani abu sai Qur'ani daga nan ne aka samu sunan qalaqatu wai duk wanda zaka ce qalawa ne ko annabi ne in dai ba Qur'ani bane qala rasulullahi ahadithi qala abu huraira qala maliku qala shafi'i qala ahmad to su ajin su qala qatu daga nan ne suka ci wannan sunan sannan shi yana yin wa'azin sa yana cewa Allah tasini Allah tasini saboda ba cikakken ba wuce bane harshen sa baya fitar da hausa sosai daga nan ne kuma aka samo masa sunan mai tasini mabiyansa ake ce musu ƴan tsini da tafiya ta ci gaba da tafiya bayan Allah ya sa al-maqari mai tsini an danne shi duk da ba wai duka ƴan tsini aka gama da su a lokacin ba sun fantsama domin hatta shugaban Boko Haram kamar yadda tarihi ya nuna iyayensa suna cikin almajiran ne mai tsini tun na wancan lokacin aqidar ba ta gama mutuwa ba tana nan a zukatan wasu sun fantsama sun shiga gari ƙarfin su aka fi yasa suka daina fitowa su faɗa to daga baya kowa ya sani akwai wata muhuwar kungiya mai suna barata wanda suka rinka daukan kiristoci musamman na arewa masu yaran Hausa tar suna fitar da su kasashen waje kasashen Larabawa kamar Misra kamar abin nan yake Malaysia da sauransu su je su haddace Qur'ani da irin su Sudan da irin su Pakistan su haddace Qur'ani su jiyo yaran Larabci ba dan komai ba sai dan su dawo su daɗa taso musu da waccan mummunar aqidar wancan mummunan ta'addancin da aikin da suka yi a cikin mu har yanzu ba su hakura ba to shine ya sake dawowa wannan magana da nake faɗa cewa ba zata tayi wannan ƴan kala kato ne yanzu akwai wani wanda yake ina jin a katsina yake wani dan matashi za ku ga yana sa tabarau ai ya dawo da wannan magana yace me tsina zalunta su akai which means sun dawo ne su sake maimaita da'awar me tsini Muhammad Marwa zalunta su akai cutar su akai kaza kaza Allah ya matsu bakin sa ya fallashe shi ya fada yana fada yau da aka nuna masa akwai hadari ba za a yi saurin gane mu washe gari ya dawo yace a shi ba haka yake nufi ba shi kaza kaza Ubangiji yace am hasibal ladina fi qulubihim maradun an la yukhrija Allahu adganahum amma nan wanda suke da mummunan kulli a zuciya game da addinin musulunci da musulmai za mu kyale su ba za mu fallashi ba cikin su ba Ubangiji yace walau na sha'u la araynakum fala araftuhum bi simahum wala ta'rifannahum bi lahanil qawl kuma shi din da yana sake ji yana fada cewa ai da su wani ɗan cikin su waɗannan ƴan bazata ne wallahi da bakin sa naji da kunne na ya faɗi wannan to abun mamaki wai yau al'ummar musulmi har tana ganin wai wanda yazo yake mata qur'ani zalla wai shi yafi dukkanin musulmai shiriya alhalin ya fice da qur'ani ne yana rusa alqur'ani duk mutumin da yake maka annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce komai ba game da qur'ani kawai zuwa yayi bayar ya koma ai ya karyata Allah ya karyata qur'ani ubangiji yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas mun saukar maka da wannan littafin ne dan kai wa mutane bayani sai yace annabi bai ce komai ba ya zo ya bayar ya tafi mana annabi bai isar da sako ba to wannan kun yace ya yi da qur'ani ya yi da qur'ani a ka'idar qur'ani in ka sanyata kalma daya sai da kai da wanda bai yadda da shi ba duka daya ne ballanta na wannan aya ce su kutum a cikin suratul nahl Shekul Islam Ibn Taymiyyah yana fadar wani abu ko wani daga cikin magabata Allah bai taba batar da wani ba face sai ya bashi bakin jayayya an fahimta duk wani batacce da kuka sani a duniya za ku ga yana da bakin me jayayya amma abin da yawa mutane ba su gane ba shine jayayyar ana yin ta ne da shubaha ba da ilimi ba ba da hujja ba wai jadilul ladina kafaru bil batili li yudhhibu bihi al haqq wa kadhalika zayyana li kathirin min al mushrikeena qatl awladihim shurakaa'uhum li yurduhum wa li yalbisu alayhim dinahum talbis iblis ne kawai ibn taymiya ya faɗi wata kalma ba wani batacce a duniya da zai kawo wata aya ta qur'ani ya kafa hujja da ita akan bata face ayar ƙarya ta shi take sai dai kai ne da baka da ilimi ba zaka gane ba saboda shi Qur'ani asali Allah ya saukar da shi ne dan bayanin gaskiya dan ka bi yadda kai kai barna da shi to gaskiyar sa tana nan baka ita kana kafa ta ba to amma inda matsalar take shine da yawa daga cikin mutanen mu sun yi nesa da ilimi sun yi nesa da addinin su da ka dole wannan kurar ta zamani da wannan rudin da wannan hayaniya in yazo sai ya tafi da kai wai kaga har musulmi kai da aka haife ka a sunna iyayenka da kakanninka wai wani yazo a minti biyu zai sa maka shubha wai har hankalin kai ka eh fa kuma kamar ya faɗi gaskiya yanzu bari in bada misali abu kwaya ɗaya da na ci karo da shi nasu a ƙarshen makon nan wanda jiya cikin gudubata na yi ishara a kansa akwai hadisi ingantacce cikin sunan na Abi Dawud sunan na Ibn Majah sunan na Darimi kai akwai ruwayar Abu Dharr al-Ghifari cikin Sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ahu ku taurara ku ji ni an bani Qur'ani da irin sa a tare da shi kuma manzon Allah yake ya kusata za a yi wani zamani wani mutum zai zo osasce ya harke akan kujerarsa yace mu ba ruwanmu da wani abu sai littafin Allah abinda muka samu na halal a cikin sa mun yadda da shi abinda bamu samu ba bamu yadda ba abinda muka samu na haram mun yadda wanda bamu samu ba bamu yadda ba sai manzo Allah yace to a hirdin ku ku sani ni an ba ni Qur'ani da irin sa tare da shi me irin Qur'ani shine sunna to sai naga wani dan kalaka to kamar yadda na fada wani bulkoli abin da yasa nake gaya musu waɗannan sunayen don fito da abin fili ka'ida ce fa manita da alaikum fa tadu alayhi bi mithli ma tadu alaikum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sune suke cewa suna da awan qur'ani zalla sai suke aibata mutane da halittar su ko suke gaya wa mutane wasu sunayen banza alhalin qur'ani yace wala tanabazu bil alqab bisa lismul fusuq ba'da al-iman amma sai ka zo ka ce wannan tulu wancan ka ce da shi uban daba to kai kuma titi furi masomin gaddi kai kuma wancan bulkodi to sai naga shi bulkodin yana fada dan shi ba ya iya magana sai yayi asha wanda ka'ida ce a ilimi duk mutumin da kaga yana cika magana da zagi to dalilansa ba su da yawa so yake cike maka gurbin kasawa tsakaka gani amma da din ya ja aya 10 to ba aya 10 iya biyar ce to sauran gab din biyar din sai a cika da ashar to mu ka ba ma wannan abinda malaman mu suka ce da mu me abun fada baya fada sai dai ya fada to shi wannan bulkodin sai ya fito yace wai hatta kafe hoton daya daga cikin manyan malaman mu kuma wanda wallahi wannan bin kai ya zama dalibin sa ba Qur'ani Dr. Jamil Muhammad Sahadi kulliyar Qur'ani yayi dakta ne na Qur'ani amma wannan sauna kira mana shasha shabul kodi waye kafa hoton sai zai fara rabi saboda lalacewar zamani kai gardi saboda ka kai waladaina shi ya dauka kawai haddace bakin Qur'ani ya gaba ilimi alhalin Allah da kansa ya kushi masu haddace iya bakin su tsaya a nan ubangiji yake wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa in hum illa yadhunnun cikin su akwai gama garin mutane ba su san komai ba na littafi sai kan tagaryan bakin gundarin bakin wa in hum illa yadhunnun in za su fasara da to suke yi ba su da yaqini naga shi titi gurin wani yana cewa wai hatta a ilimi wai mu ba mu da yanci wai su mabiya Qur'ani su suke da yanci shi a wajensa yanci ka fassara Qur'ani da molanka wai sai wai ai Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana wai tadabbur shine fassara saboda mahaukaci ne at-tadabbur shay wa at-tafsir shay'un akhar ba inda tadabburi ya zama fassara ba mu wai sai dai a ce maka shaukani ya ce wane ya ce shi a wajensa sai dai ake shi yake to ko a tsangaya bari in maka gwargwani in dai ka da ku a tsangayar ai sai da aka dora maka baki kai babbaku kai farfaru kai haddatu akai maka darasu in ka haddace sannan ka zo kai satu ka shafari sannan ka kai inda ka kai ya ka ilimi dole ne ilimi wane ne ya ji gawani Qur'ani Allah ya ce wa annabi wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kai qur'anin nan karbar sa kake daga mai hikima masani shine Allah allamahu shadidul quwa sanata kai akai jibril ya sanata kai to mu dawo kan maganar bulkodi sai bulkodi yace wai ai qur'ani bai da mislu ai ubangiji ya ce qul inna jam'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira qur'ani bai da mislu saboda wannan aya kuma wancan hadisin da yake utici qur'ani wa mithlu ma hu dan haka ƙarya ne to bari mu nuna maka hanyar tafiya kun baka san ta ba ba a tambayar kaza hanyar rafi ka tambaye agwagwa ina ne qur'ani yake qur'ani bai da mislu babu tun daga fatiha zuwa nan in akwai na kalubalance ku kawo ayat da qur'ani yake qur'ani bai da mislu abu ɗaya qur'ani ya kore wa mislu shine Allah laysa ka mislihi shay ay la misla lahu Allah bai da mislu amma qur'ani bai ce qur'ani bai da mislu ba babu ayar laysa ka mislil qur'ani babu ita abinda ayar da ta kawo yake cewa ba za a iya zuwa da mislil qur'ani ba ita kanta ayar tana nuna akwai mislin amma mutum da aljan ba za su iya kawo shi ba amma shi Allah da ya kawo qur'anin zai iya kawo mislil qur'ani shi manzon Allah da ya zo da qur'ani za a iya kuma aiko shi da mislil qur'ani domin Allah yana magana ne da mutum da aljannin da banda annabi a ciki waɗanda suka yi wa annabi jayayya akan qur'ani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mislihi wadi usadaku min dunillahi in kuntum salihin in kuna jayayya cikin abin da muka bawa bawa mu to ku zo da fatankwacin za ana nufin ku mutum da aljan masu inkari amma banda shi a cikin magana shi yasa ma ayar da ka kawo ta suratul isra farko da kul ta fara dan a nuna maka banda annabi a ciki shi dan aike ne yace musu kull in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tun bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira dan qur'ani yana da mislu shine shi annabin da aka aiko yace mana an bashi qur'ani kuma an bashi mislul qur'ani me mislul qur'ani shine sunna Qur'ani kuma ya tabbatar da cewa Qur'ani da ya tashi sauka ba shi kadai ya sauka ba tare da shi akwai hikima hikimar ita ce sunna wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata Allah ya saukar maka da kitab kuma ya saukar maka da hikima inda kitabu shine hikima ba za a raba tsakanin su da wawul adabi ba domin kaida ce basically a larabci al-adabu yusidu al-muqayara ko a Hausa muna kwatantawa idan ka ce ado da tanko sun zo ya nuna ado da ban tanko da ba domin ka raba tsakanin su da me da wawul adab wanda shine daidai da wa a larabci amma da za ka zo ka ce mana ado tanko ya zo to mun san ado shine tanko tanko shine ado suna ɗaya ne amma in ka ce ado da tanko to ya nuna ado da ban tanko da ba daka Allah yake wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata ya nuna kitabu shay wal hikmatu shay'un akhar da Allah yake so ya nuna al kitabu al hakimu ne a wani waje bai raba shi da wawan ba kitabun umkimat ayatu tilka ayatul kitabil hakim kitabun mubin bai ce ba kitabun wa hakim kitabun wa mubin to anan abu daya ake nufi amma nan tunda aka tsaga aka sawa ya nuna kitabu shay wal hikmatu shay'un akhar ayoyi irin wannan suna da yawa laqad manallahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata manzo Allah yana karantar da kitab kuma yana karantar da hikima wa zkurna ma yutla fi buyutikum ko min ayatillahi wal hikma kaga hikima daban ayatullahi daban ayatullahi qur'an hikma hadith sunna huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikma imam shafi yace duk inda aka hada alkitabu da alhikmatu to alkitabu qur'ani alhikmatu sunna akwai wajajen da hikimatu ta zo babu kitabu to wannan hikimatu ya danganta da abin da ta zo da shi a wajen misali Allah ya ce yutil hikmata man yasha wa man yutal hikmata faqad utiya khairan kathira hikima anan ba sunna ake nufi ba saboda ba a hada ta da kitabu ba da ta Abdullahi dan Abu Zaid hikima anan ana nufin fahimul qur'an Allah yakan bada fahimtar alqur'ani ga wanda ya so duk wanda Allah ya bashi fahimtar Qur'ani ya bashi alheri mai yawa wannan shine ka'ida wannan shine sanannen abu alkitabu daban alhikmatu daban Qur'ani ya tabbatar da kitabu ya sauka hikmatu ma ta sauka to me kitabu Qur'ani me hikmatu sunna to sai mu dawo cin da aka ce qur'ani akwai misalin sa misluhu inni utitul qur'ana wa misluhu ma'ahu an bani qur'ani da kwatankwacin sa tare da shi wanda kwatankwacin sa din nan ita ce sunna na san shubuhar da zai iya kawowa wanda hankalinsa bai kai ya kawo ta ba na dora masa karatun amma kan ya fahimci bakin gafasar idan an ce abu kaza mislu kaza ne baya nufin kunnan doki suke daidai dan kada a rudu wani da cewa ah sun ce hadisi kamar qur'ani ne taro da taro ah amma misluhu ne sai dai qur'ani gaba yake da sunna amma dai irin sa ce ibnu hajar yake irin sa ce ta fuskar halattawa da haramtawa akwai abubuwan da yawa da qur'ani bai faɗi halittun su ba sunna ce ta zo ta faɗa da haka yadda za a bi qur'ani anan haka za a bi sunna qur'anin ne ma ya faɗa annabi yana da ikon halattawa da haramtawa yadda qur'ani ya halatta ya haramta qur'anin ne ma ya bashi wannan annabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim idan ka ce halattawa da haramtawa da annabi yayi anan na qur'ani ake nufi to ka zama babari in haka ne babu hikima an ce yana halatta yana haramta kuma ka ce qur'ani ya halatta ya haramta ma'ana kuma dukkan ne a'a bi ne bari in baka misalan abin da annabi ya halatta ya haramta wanda qur'ani bai faɗa ba yanzu idan kana auren mace sai ka ga yan babanta kana so ko kanwar babanta ko yan babarta kana so ko kanwar babarta halal ne ko haram haram ne amma babu shi a qur'ani cikin hurrimat alaykum ummahatukum har wal muhsanatu babu ƴar uwan uwa ta mata ko ƴar uwan uba ta matar da kake aure amma ko su ƴan kalaka to ƴan tsini ne na san yanzu ba sa auren yayyen matan su yayyen iyayen matan su antum matarka kuma ka auro ta fici shi da matarka ko suna san ba sa yi to me yasa ba ku yi sunna ce ta hada manzo Allah ce la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha ba a hada tsakanin mace da ya ubanta lokaci ɗaya fiti shi ba a yi amma hurrimat alaikum har karshe ba ta faɗi wannan ba kaga shi qur'ani yana annabi yana haramtawa kuma dole a bi dole a ce da mijin iya baba qur'anin ne ma yake masa zai yi wannan to haka nan cin kifi mushe ba a yanka ba qur'ani bai faɗi wannan ba cin hanta saifa wanda duk waɗannan jini ne ko a Hausa ba Hausa yake ba a raba hanta da jini Qur'ani gaba ɗaya ya soke jini hurrimat alaikumul maytatu wal dam an haramta muku cin mushi an haramta muku cin jini mushi ba a cire na kifi ba Qur'ani ba a cire na fara ba amma na san da yawan su suna cin fara kuma ba yanka ta suke ba suna cin kifi kuma ba yanka shi suke ba aina suka samu wannan sunna manzo Allah yake uhillallana maitatani wadamani jini bi an halatta mana mushe bi an halatta mana to sunna tana wannan manzo Allah yana wannan qur'ani ya bashi na fifin yin wannan malaman musulunci tuntun sun faɗa bambancin hadisi da qur'ani hadisi wahayi ne qur'ani ma wahayi ne amma sai dai shi qur'ani da lafazin da ma'anar duk daga Allah ne amma shi ku hadisi lafazin na manzon Allah ma'anar ta Allah saboda Allah ne ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk abin da ya faɗa wahayi muka yi masa to amma bambancin wahayi na hadisi da wahayi na Qur'ani shi wahayin hadisi ma'anar daga Allah ce amma lafazin na manzon Allah ne shi ku Qur'ani da ma'anar da lafazin duk daga Allah ne wannan bambanci na farko kenan bambanci na biyu qur'ani ana karanta shi a sallah hadisi ko qudsi ne ba a karanta su a sallah amma dai hadisi mislul qur'ani domin in an ce kaza mislul kaza daman baya nufin kunnan doki bari mu ba mu misali na ƙarshe ubangiji yace wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ba wata dabba a ban kasa ba wani tsuntsu mai tashi a sama face al'umma ne kamar ku ku mutane tsuntsu kamar ka ne ala ga ta wannan tururuwa kamar ka ce ala ga ta wannan hatta canke so da kake gani kamar ka ne ta wata fuska kai halitta ne shi halitta ne yana ci kana ci yana haihuwa kana haihuwa zai mutu zaka mutu za a tashe shi za a tashe ka kamance ce ne yake nan amma darajar mun mutu fintin kau wala kad karramna bani adam to wannan rubin da hayaniyar da suke ta tada kura malaman sunna sun basu saboda wallahi ba su kai amsa musu bane ba fa wallahi ba saboda dan adam in ka bar shi da dabi'a salafiyayya ya san wannan abin ƙarya ne kururuwar jajibe yake ba ta tada hankalin jaki saboda ba da shi ake ba amma jiya na ga wani abin mamaki wani sufi ana ce da shi sharu ina jin ma yana maroko jiya na ga ya amsa da suka kafe hoton malam kabir gombe suka yi shiriri ta su da hayaniyar su sufin bayan ya sa a tiktok ya ce to ba da yan izala kuke ba da mu kuke sai fara bada amsa saboda kun san yanzu duk wanda ahlus sunna suka rade shi da dalili ya fita a guje to neman taimako yake yanzu zaka ga suna yaban sufaye ai duk inda aka faɗi masoya annabi za a ce sufaye ne so suke su yaudare ku haka ɗan shi'a suka yi muku mu mun faɗa mun ƙara faɗa kura ta san gidan me babbar sanda mu ahlus sunna ba a yi mana wannan shiriri ta mu kar muke kallon kowane batacci domin abdullahi dan masur yake manzon Allah yayi mun dogon zane sai ya zo gefen sa yayi mun kananan zanin nika sai karanta mun ayar suratul an'am wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili zanna yake kai ibnu masur kaga wannan dogon zanen wannan shine hanya ta waɗannan ƴan ƙananan zanunnukan da kake gani a gefe to ƙananan shedanu ne da dujalai da za su ta bayyana kafin alkiyama ta tashi suna kiran mutane zuwa ga wuta jahannama kaga mutum ba koman komai ba ba karan kadaniya ba wai imamu malik yara suna ce masa wai makan yanzu a wannan satin abin da suka fito da shi zagin muslim ai muslim ne idan ne ai kaza kaza ai kaza kaza duk dai dan a harzikan dukiyar musulmai hasala a yi tashin hankali kuma wai sun ce wai ana cewa hukuma ta yi maganinsu ta hana su ba da awarku ta ɓarna ta banza ta shirme ake cewa a hana ku ba abinda za ku harzuko musulmai a yi faɗa ake hana ku amma ƴan mushinare ma ba a hana su shiga ƙauyuka su yi wa'azinsu ba mu abinda musulunci ya ce mana kowa ya yi nasa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana amma duk lokacin da zaka zo kana da awaka kana zagin abin da lai imani da shi ne yadda da shi ba wai ka kure shi da hujja ba dan wani zai ce to ai kuma kuna zagin sufaye mu ba wa zagin sufaye hujjojin abin da suka rubuta a littattafan su muke karantawa da awu ahlus sunna ba ta yadda wani ya samu sunan wani ya zage shi ba ba mu wannan ahlus sunna amma kai ka zo kana cewa muslim ne tsinan ne buhari ne tsinan ne maliku makar wannan shi muke ji mu in kun ci gaba da haka musulmi ba za su labunci wannan ba wallahi wannan musulmi ba za su labunci wannan ba ko kuma in kun isa ɗan halaj ne kuna da hujja ku daina zagi ku faɗi hujjar taku ku faɗi naku mu faɗi namu ba wanda Allah ya kirsa sawa mu shirya shiriya ta Allah ce amma kai ka faɗi abin da Allah ya hore maka na hujja da dalili shikenan kai gama naka wa ma ala rasul illa bala inna ma alayka albalagu alaina al-hisab لست عليهم بمسيطر وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ذاك الله بي دورا وانبا ما سترسا متاجي بمن لن تناولي so ذاك abinda muke nuna muku duk wannan shigoyin da suke fada wallahi an fade su shekara 50 baya sai zo yi ta wata hauka da naga ci kifirin yayi a satin nan wai yafi ibn taymiya karanta buhari dan Allah ka ga mahaukaci wai yafi ibn taymiya karanta buhari majmu'ul fatawa fa ibn taymiya mujalladi 50 da kai rubuta ta fa a cikin kurkuku ibn al-qayyim al-jawziyya tafiya yake fa a kafa zai je a wani kaulin an ce aikin haji ko umara yayi batan hanya zadul ma'ad mujalladi 8 ya rubuta shi da ka wai dan kar a bata lokaci ana tafiya ba abun yi an yi batan hanya kuma yana cewa ya fi mu karatu sakamar ta falitta ta banda malaman ba suka rubuta ba yake karanta yanzu da wanda ya rubuta da mai karantawa ya fi karatu wannan irin hauka ne
ah
Allah ya ji kamarin jami'in rahama yace ka san daukaka buri daukaka buri buri yana sama tsuliyar sa tana budewa yana ya daukaka yana sama yana tsarki yana ya daukaka kuma shi jahili kamar yadda malami yake faɗa bai iya daga ka ba kin yana cewa ba kowa kamar kai duk garin nan sai ya fara duk kasan nan sai ya fara duk duniya to kai kuma sai ka yadda duk duniya ba wanda ya kai ka to shi jahili haka yake idan yake maka duk duniya ba wanda ya kai ka to ya gama daga ka to sannan shi kuma baya jibrin rikewa ranar da zai zame ya gudu ya baka ka fado ba ruwansa ta mahaukaci ne wani direba bai san mahaukaci bane irin mahaukatan nan ne masu gata tsatsar da rigarsa kawai wani direba ya yi rubas ya danna rubas sai wannan mahaukaci ya zo baya sa sai ya rinka zo zo da yana duba miransa sai ya daina dubawa sai ya koma dogaro da ce masa zo 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 sai da ya je da cika tangan mutane sai mahaukaci ya ce sauko ka biya su sai ya gaba sai da ya fito ya ce kai suka ce mahaukaci ne baka sani ba ne to ya tara shashashai inda zamanin ne giya ne ya yi hauka su zagi mutane a ce ba wanda ya kai shi ƙololuwar abin da za ka iya ɗauka tare da shi ƙololuwar abin da za ka iya ɗauka tare da shi na amfani in akwai shi ne harji na ƙur'ani ne yake fitarwa ya ce kaza guda kaza ne wa utina al-ilma min qablihi wa kunna muslimin wannan abin tuntuni muka yi muka wuce wajen idan aka shiga ilimi ilimi yayi ilimi manta da harji ake ni kai ma dan saban yanka rake ne in tafiya sai tafiya zaka dina in kwakwalwa ce ba ta riƙewa ake ba ta harji ko muna ce amma in kwakwalwa ta goge wuce harji take ni to wani alaramma ne yaga ɗaliban islamiya suna karanta qur'ani da tajwidi aya bayan aya shi kuma ya saba ya taho a firgice ya wuce sai aka zo za a yi musaffa ta biki sai aka kawo yan islamiya yara suka rinka kamawa a yi a'udhu mai kyau bismillah mai kyau aya tiryan tiryan aya bayan aya warattalnahu tartila ta fito sai ce a wani ma irin wannan ne sai an tuna an yi ma ba za a kama ni ba amma bai san jama'ar garin ba duk mutumin da kaga ya iya karatu tartilan sai da ya fara wancan na gudun kuma wallahi idan ka zo wannan tartilin to anan kake raina kanka ashe da ba hadda ce da kai ba rubuji kake da rubuga kake iban karan mahaukaci ya kake Qur'ani yo wai wanda in zai ba zai wuce ba ai wani wajen da numfashi kawai ake wucewa amma yadda zaka san ka iya kai tartili ka gani in ka isa kai aya ɗaya kai numfashi in ba kai wasa ba kwakwalwar ta baje to in akwai wani amfani da zaka amfana da shi shine wannan tare da dukkan girmamawa ƴan uwan mu gardawa su aka fi ruɗa da wannan saboda galibin shi gardi a wajensa ba abun da zaka burge shi da shi irin ka ce abu kaza kaza ne a Qur'ani abu kaza kaza ne a Qur'ani in ka kama zuciyar gardi da wannan to dan ka hana shi sallah ma shi a wajensa ba wani abu bane domin har kirari ake garda'u na malan karfi ya hana sallah shi in dai tilawa ta yi karfi sallah ba matsala ba ce ka ayi idan mutum ya zama buna fa har daina sallah ake a ce to da sallar da Qur'ani duk ba ni Allah bane mu mun zabi wannan shi yasa za ka ga mafi yawancin waɗanda ake ja a wannan tafiyar biyu ne ko dai gardin da kwata-kwata ba abin da ya sani shi Qur'ani shi ma Qur'anin tilawar ya sani baƙin baƙin ma fa karatun na gargajiya bai fazo ya yi tajwidi ma ya iya mai can ba fa wanda shi kansa wannan cici birin billahi allazi da zai zo ya karanta sumuni ɗaya kamun da zan masa a tajwidi Allah ne ya sani na san bai iya ba iya ba shiriri ta kawai wai an ce musu to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qira'ar da kuke karantawa ruwayawar shi ce qira'an nafi'u wai shi wancan bulkodin sai zo shi dai qur'ani da larabci ya sauka manzon Allah qira'ar wancan ya karanta ko nafi'u ko ba ruwan ka ji mahaukaci wai kamar kai ne a ce maka wannan ba saukace ne ka ce ni ba ruwa na ni hausawa na sani ba cinya ba kafa baya wannan ba katsi ne ni ba ruwa na ni hausa da sani bayan a hausan ne aka samu katsinawa aka samu saffatawa aka samu kanawa a larabcin ne ba aka samu karin harshe riwayar nafi'u riwayar warshi kira'an nafi'u riwayar asil alun da sauransu kisa'i da sauransu karin harshe ne na larabci wawa baka sani ba kamar zo ne da yaka a Hausa zo da yaka duk ba daya bane wasu Hausawan su ce zo wasu ce kai taho wasu ce kai yaka duk Hausa ka yi to Laraba ma suna da wannan haitalat hitalat kabiran kubara wa makaru makaran kubara makaran kabira inna hadha la shay'un ajib inna hadha la shay'un ujab wasu ce ujab wasu ce ajib dukkan harshen larabci ne maza Allah ce inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahru wannan qur'anin an saukar mun shi da karin harshe bakwai na larabci amma saboda tsabar jahilci wai ana maganar ba da ruwayar kaza kuke karantawa da qira'ar kaza wai su dai da larabci qur'anin arabiyyan da annakum taqilu bi lisanin arabiyyin mubin gir qur'anin arabiyyan ghayra dhi wajilla inna lillahi wa inna ilaihi ana ga yaki yana ga qura shi yasa imamu shafi yayi wata magana yace ban taba jayayya da jahili ba siyasa da da yawan malaman ahli sunna sun duwa ki da su ne saboda dalilin nan da zan faɗa na biyu dalili na farko saboda an san dinne lafiyayyen hankali ba ma ilimi ba ya san wannan fatali da shirme da shashanci fatali da shirme da shashanci kace ka yadda da qur'ani amma baka yadda da maganar dan aikin qur'anin ba kamar annabi zuwa yayi kawai yace muku in ba qur'ani ya duya yayi tafiyar sa to ko kawowa yace ungo ai ina kalmar ungon ita ina take babu ita ba ballantana abubuwa nawa ne larabawa duk daga larabci qur'ani to ka basu sani ba sai da annabi ya musu bayani suna nan bila adadi daka imamu shafi yana cewa ban taba jayayya da jahili ba sai ya kayan da aka ce saboda mai jinjin ilimin ka yace to duk zan ga masa hujja yace bai yanda ba sai gama da ni to su wannan abin suka sawa kansu duk abin da zaka gama ga ya masa ƙarshe sai su ce me basu yadda ba to wannan yasa malaman ahli sunna da suke da ayyukan yi suke ganin mu daura kashi ko mu bata injiya mu tsaya muna magana da waɗannan ko mu bata lokaci yanzu akwai wani abu da yake yi sai yace wai professor zato wai yana nufin professorsin mu na hadisi kamar professor Sani Umar Rijiyar Lebo wai professor zato shi a wajensa wai hadisi ne zato to kuma zai zo ya ce maka ya karanta Sahih Bukhari a ashe ana karantawa kenan in ana karantawa wani har ya zama professor akai kai yanzu haushin baka zama ko me takardar secondary akai bane yasa kake kushe shi kai yanzu da ka karanto ne ka karanto kenan ba wai shi yace wai haushin rashi an ce da makahu ga ido yace to yi yake kai ka kawo mana takardar ka ta professor ta yakinin ai qur'anin nan ana digiri a kansa in ka isa je kai mana ai qur'anin ana yin masters a kansa in ka isa je kai mana ai qur'anin ana yin phd a kansa in ka isa je kai mana ai qur'anin ana professor a kansa in shi din kai da shi in ka isa je kai mana amma kai qur'anin baka yi ba wasu sun yi qur'anin sun yi a sunna kana kushe su saboda hasada bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam ma ya'tihim ta'wilu kazalika kazzaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu zalimin Larabawa suka ce al-insanu aduwwu ma jahila shi dan adam yakan yi adawa da abin da bai iya ba bai sani ba sai ya kushe to wannan hasadar ka ce ta fito a fili ki ki wuri mu nan at-tahajjud ta'ajjutan bi ni'matillah fi wajhi muke yi yanzu akan qur'ani kai in ka isa a inda ka je yawo sai yawon duniyar ka fito mana da takaddar digirin ka ta qur'anin kama kazo kana kushe masu professor shi a hadisi ka ce professor sun zato kuma sai ka zo ka ce ka karanta Buhari a ana karanta yake nan kai ma kenan zatan ka karanto ka ga wannan ba cinya ba kafan baya ya yi kuwa masu albarka abu na karshe da zan cike mana shi dinne hankali ballantana ne ilimi ya san alƙawarin Allah ne yake ta gaskata alƙawarin manzon Allah ne yake ta bayyana ƙarshen duniyar nan a yake ta zata kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yake badiru bil a'mali fitanan ka ce fa in laylil muslim ku yi sauri ku yi ayyukan alkhairi kafin ku tuntunu da za su zo wa duniya a jujjunkule a rurrufe kamar turi turi na duhun dare ba kowa zai iya gane shi ba. Idan dare dare baka iya ganin abin da ke cikin duhu sai ka haska. Haskawar shine ilimi da kuma bayanin da malamai suke yi dan a gane. Amma in dai kai ne kawai da idanka na halitta baka isa ka ga abin da ke cikin duhun dare ba, to haka fitintinin ƙarshen zamani wallahi baka isa ka gane su ba, sai da bayanin malamai na Allah na ilimi da hujjoji na gaskiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, za a zo zamanin da yusbihu mar'u musliman wa yumti kafira wa yumti kafiran wa yusbihu mu'minan yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Za a zo zamanin da mutum zai waye gari yana musulmi kafin dare ya kafarta, saboda saurin fitintinu da canjawa. Dan ya ɗan uwa masu albarka, musan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa, alƙawarin Allah ne da gaskiyar manzon Allah take da bayyana. Shi muminin ƙwarai duk lokacin da wani abu na fitina ya fito ya bayyana gare shi, sai ya ƙara masa ne imani. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taqwa. Lokacin da annabi ya gaya wa sahabbai za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, da abin ya zo in reality suka ce lallai Allah ya yi gaskiya, annabi ya yi gaskiya, sai abin ya ƙara musu imani. Wallahi kullum na tashi na buɗe social media na ga fitintunin duniya, wallahi suna ƙara min imani. Duniyar nan ba za ta ƙare ba sai a rikice. Allah ya yi alƙawarin ya cika wuta, wallahi kuma sai ya cika. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in. Ubangiji shi na riga na yi alƙawari, wallahi sai na cika wuta. Kuma Allah ya gaya mana ba zai cika wutan nan da mu'minai ba fa. Ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Ba zai yi kana da imani Allah ya saka a wuta ba. To abinda wannan yake nunawa alƙawarin Allah ne ya kamo gaskata. Fitintunu za su ta faruwa, mutane su ta ridda, mutane su ta barin addini don su je su shiga wuta. Allah ka tsare, Allah ka kare. Ku kalli manzon Allah tare da imaninsa da yaƙinin da yake da shi da tabbas da jahir da Allah ya bashi, amma yana neman tsari daga fitintunin ƙarshen zamani. Yana daga cikin addu'o'in annabi, اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وهب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ألا إنا روحك أيك نقري ألا إنا نيمن أرنك دق أيك مونانا ألا إنا روحك كثام سنتلك واد مسكيني ما في إيماني ألا إن كائنف خلقت دبائك دوت فتنة كركح آدمي. Allah ka ɗauki rayuwata kar a yi da ni. An kusa zamanin da duk mutum mai imani sai ya rinka tsoron rayuwarsa ta yi tsawo, saboda ba giringirin ba ta yi mai. Duk mai imani ba wai in kai gobe ba ne ajandarsa, a'a in kai da imani, in ba zan kai da imani ba Allah in mutu yau. Wannan shi ne zaman ka lafiya. Da haka ya ɗan uwa masu albarka, mu dage da yi wa kanmu addu'a. Allah ya tsare mu daga fitintunin zamani. Mu dage da karatu, mu dage da addu'ar Allah ya tsare mu daga dukkanin wani sharri. Sannan mu rinka bin malamai na Allah wajen neman fatawar addini cikin duk abin da ya shige mana duhu. Hankalin ɗan adam zai isa ya gano masa gaskiya ba. Da hankali yana gano gaskiya, Allah ba zai aiko littafi ba, ba zai aiko annabi ba, sai ya bar kowa da hankalinsa. Amma hankalin ka bai sai ya gano maka gaskiya ba wannan. Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon manta, ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon dukantarsa. Na san na tsawaita ƙwarai, ku yi haƙuri. Mai wa'azi idan ya daɗe, mai wa'azi idan ya daɗe bai yi wa'azi ba, ko yakan tara caji ne a jikinsa. Kun tara banmu da wa'azi tun Ramadana cikin tafsiri. To da haka abubuwa da yawa mun gansu na ƙalubale wanda muna son mu samu dama mu amayar. Wannan ita ce damar da na samu wacce ta fi kowace dama yalwa. Da haka na saki linzali na gwargwadon iko. Ga wanda suke bibiya ta sun san ina da karatun jawahirul ma'ani yanzu. To amma saboda ina da haushin wannan haduwar, sai na ce masu karatun jawahirul ma'ani yau a yi haƙuri gobe za mu haɗu insha Allah waɗanda suke cewa sai gari ya waye ko dai gwagware ne ko kuma ango gune ba an waye ba amma ango ba zai ce sai gari ya waye ba alarma Allah ya baka ikon sauke nauyin da ya rataye a wuyanka na amaryarka larabawa suna da karin magana da suke cewa arsil hakiman wa la tusi ka aiki mai hikima karkace masa komai zai isar da sako da haka mahaddacin alqur'ani masanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalibin ilimi baya buƙatar a aurensa ka gaya masa haƙoƙin mata ko haƙoƙin miji domin hakimi ne shi ma bai karantar da wasu ne fatan mu Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin auren ka bayan da na faɗa ya ba da kuma zuri'a ne albarka Allah ka sanya albarka a cikin dukkanin gidajen mu baki daya akwai bawan Allah da bazan wuce ba tunda na zo garinsa wajen roƙa masa Allah ya masa albarka ko wasu bayin Allah na farkon su wanda yake kusa da ni a hannuna mai kafaɗa Malam Mahmud magaji gwani aboki na ne kuma mai masauki na ne mun zauna da shi a Sudan tun shekara 2000 zuwa 2004 kaga akalla shekara 21 baya a al'adar mu ta dalibai can akwai wani abu da ake ce da shi ɗanya ga daliban da suka zauna a Sudan sun san wannan yara dalibi ne wanda ba shi da wajen zama da kuma dalibi mai wajen zama ba jami'a ɗaya muka yi ba ni jami'a ta Umdurmanil Islamiyya ne shi kuma jami'a ta Ifriqiyyal Alamiyya ne to amma a jami'a ta ni ba ni da wajen zama da haka shi ya sauke ni ya ba ni wajen zama a ɗakin sa na zauna da shi da wasu daga cikin abokai na wanda bana taɓa mantawa da su a rayuwata musamman ta neman ilimi Allah ya saka musu da alkhairi kuma shi ne silar haɗuwata da ku kamar yadda ya faɗa aurensa shi ne ziyarata ta farko zuwa azari da walimar da na gudanar wanda kuma a yau yana daga cikin wajajen da nake alfahari da su a matsayin sansani na da'awa shi ne garin azari labari ya ishe min ba ɗaya ba ba biyu ba na irin masoya da nake da su a wannan shi kuma wannan abu guda biyu ne suka faru abu na farko da kamtare ando ali Allah ya saka masa da alkhairi wanda yake ɗaukar nauyin sanya karatuna a gidan FM Azari to uwa uba shi kuma wanda shi ne kanwa uwar gaman alheri shi ne manaja Salim idan na tsaya ban ce komai ba a wannan majalisi game da waɗannan bayan Allah to ban sauke nauyin da ya rataya a wuyana ina fatan Allah ya saka muku da alheri Allah madaukakin sarki ya sa ka baki ɗaya mai tarayya a cikin ladan Allah yadda ka hada zumuncin mu a duniya Allah ka hada mu a aljannar firdaus ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Sheikh Lawan Abubakar muna maka fatan alkhairi kuma muna fatan Allah ya ja kwana da lafiya cikin gwagwarmaya la yufta wa malikun fil madina amma dan wani tsokaci da zan yi gabanin mu miƙa abin magana zuwa ga shugaban majalisar malamai na ƙaramar hukumar Katako Dr. Abbasu Umar sannan mu gayyaci shi an goye godiya malam da ya mana wa'azi mun taru ne a munasaba ta aure amma da malam ya fara magana akan sha'anin aure sai ya rikide ya koma magana akan tauhidi waran kadaita Allah madaukakin sarki wannan shine duk malamin da ya cika na sunna ahlus sunna in dai teburin wa'azi ne da malamin izala zai zauna bai sai ya ci gaba da wa'azi ba sai ya taɓa tauhidi yana cikin abin da marigayi malam Kabiru ya fice da shi Allah ya ji kansa da rahama amin maganar tauhidi shine abin da yafi zama wajibi akan kowa ya san shi dan duk ibadar da kai in babu tauhidi to babu ita wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun sai kana da imani ne aikin zai yi ai zai amfani sannan Allah madaukakin sarki zai karbi wannan aiki a yau sha'anin tauhidi ya dawo sabo fil mutane sun bar Allah madaukakin sarki wanda zai yi aure sai ya je wurin yan tsubbu a nema masa zuciyar mata wanda yake kasuwa sai ya je wurin bokaye a tabbatar masa da kasuwarsa da jarinsa da karbuwa wanda zai nemi mulki sai ya je an masa sihiri ta yadda zai tabbata a kayan mulkinsa wanda aka dora masa laruri na jinya sai kaga a wurin neman magani an buge da abin da ya shafi shirka shi yasa wajibi ne dukkan masallatai darussan da ake sakawa sau tari za ga an koma koyar da mu'amala ba ita ne yanzu jigo a gaban mu ba sanin Allah kwaya ɗaya da hakkinsa kamar yadda muka ji mallam yayi ta yawo yana kawo mana misalai a kayan yadda Allah madaukakin sarki ba shi da abokin tarayya yadda mu aka tsara rayuwar mu da sauran halittu yadda kowannen mu yake da mara a cikin tsarin halittarsa da Allah madaukakin sarki ya tsara na uku sai mallam ya koma kariya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya rika kawo shubuhat a kayan qur'aniyun to karkashin wannan ina so na ƙara ba da shawara musamman ƴan uwana matasa masu tasowa a yau duk abin da ake kwadaitarwa ko karatun boko ne sai a ce ma a samu karatun sana'a wadda in mutum ya miƙe to zai samu sana'ar da zai dogara da kai duk ana maganar maganin ne yunwa wace shaina ta ciki ta duniya amma ba a maganin ilimin yunwar lahira wannan kawai karatun sallah ne in ka je a lan tara kaifa ko wala daina shikenan ka daina to wajibi ne a samu wani bangare da za a sadaukar wurin neman ilimin addini yanzu na ku ga mallam yanda ya fito tsakanin hularsa da gilasinsa da rigarsa da agogonsa tsaf-tsaf shekarun da mallam ya bayyana muka zauna 2001 zuwa 2004 a ƙasar Sudan wallahi rigunansa basu kai kwaya biyar sannan tsarin da ya zo mana da shi a lokacin ba kafin ya tafi zuwa Badiya 2000 yau sama da shekara 25 mallam ya haddace Bukhari da Muslim a kai sannan ya haddace Alfiyatu bin Malik duk wukiyan za mu zauna mun je Darul Kutub Sudaniya mun siyo littattafan gigin-gigim a hannunmu ana jan bakin shi kuma yana jawa da kayana karisa kaga ashe abun ba na yau bane amma ba a lokacin dan kudin da mallam ya samu zuwa yake je so irin biskit din nan mai kama da kanzo a kirge da kullun da iya abun da zai ci dan kar a zauna da yunwa duk ana tanadin me irin wannan ranar da za a jo sunnar manzon Allah kariya ba a ba da ita da jin dadi a yau duk wanda ya taso damuwar sa riga irin tawa irin tamala gilas irin nawa gula irin tawa amma bai sha wahalar da mallai sha ba za ku ji mallai yana wasa da qur'ani iya san ransa birnin yake shiga da budum-buduma amma ya aka ta faru kamar yadda ya faɗa tare muke kwana gashi kudin sa ganawa amma da yazo tafiya jakarsa da zai tafi allan salamu na gida allo da ake karatun allo da yake shiga jaka irin jimcet ta da mallan zuwa gun kafinta sai aka yanke kan Allah aka yanke kafafun sannan ya shiga jaka dungulmi amma duk sati za a yi rubutu sabo kuma a can babu tawadar dan ba karo babu zige da za a hada a dafa sai malike samowa tsofan batir irin na torch light tiger in aka fasa aka fasa aka zuba a ruwa ya kwana sai chemical ya sama sai ta wadda ce kasa da ita ake rubutu sai dai ba lata saboda chemical a haka aka zauna aka yi karatu da haka kamar yanda masu magana suke cewa la faqara badal ilm da haka wajibi ne a samu wanda za su zauna su yi karatu dan a samu wanda za su ci gaba da ba da kariya a addini tsakanin Abdullahi bin Abbas da Ibn Mas'ud duk lokacin da aka karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu sai ce hadha huwa alladhi aq'adana fi hadha al-makan ya zauna a tsangaya iya sana'ar aikin kenan wannan yazo a ba a koya mar baki wannan yazo a koya mar qur'ani wannan yazo a koya mar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka karanto wannan hadisin mafi alkhairin cikin ku shine wanda ya sani alqur'ani ya sanar da shi yani ya koya kuma ya zauna yake koyarwa sai ce wannan hadisin a dalilin sa ne falalasta abin da ya kunsa ya sa muka zauna a wannan majalisin muka ki tafiya kasuwa neman kuɗi ba sai ba za ka nemi kuɗi ba amma ka almajiri ne ba za ka ji dadin rayuwa irin ta kowa ba saboda falalar da kake da ita magadan da zaka bari a duniya yanzu wannan adadin namu da muke wannan masallacin duk fadin duniya akwai wanda yayi aure ya haifi yaya da sai kai wanda suke wannan masallaci akwai amma yanzu da ya karantar da mu in kowa ya dau ilimin ya amfana da shi yana da wannan ladan aifayyar saboda abin da kai zai samu wannan ladan tayi to Allah ya datar da mu Allah kuma ya wuce mana gaba to zamu gaici shugaban majalisar malamai Malam Dr. Abbas Umar ba zai rasa kalma da ai ni ne zan ba shi ruwa karamin kalma Allahu Akbar
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وما دمر نبيكما إن عميق أبو ديات مسلم shi Sheikh Lawal Abubakar Trayo saboda lokacin sa da ya bayar ido wannan majalisi mai albarka ya ko ba mu fa'ida ko fa'idodi wa'anda idan muka yi tsam da hankulanmu muka koma muka bibiye abubuwan da malai karantar da mu laje da su ba mana ne ainihin jagora a wannan rayuwa ta duniya irin za mu yi rayuwa mai kyau sannan in mun koma lahira mu samu sakamako mai kyau muna masa addu'a Allah ya ƙara masa rayuwa mai tsayi ya kuma ainihin amfanar da shi da mu abinda Allah ya sanar da shi a bayan haka kalma biyu zan faɗa kalma ta farko shine waɗannan abubuwa da malai ya karantar da mu wato kamar ya mana dan ba ne kan cewa mu koma mu karanta saboda duniyar ahli sunna ta yau tana cike da kalubale kuma kalubalen ba za ka iya warwarewa ba sai da ilimi kuma sauraron ba zai wadatar da kai ka iya warware irin waɗannan kalubale ba amma ta yaya za ka warware dole sai ka yi ilimi za ka ina jawo hankalinmu ɗan uwa wallahi mu koma mu ci gaba da mai karatu don yanzu muka fara ba ma yi komi ba ko mu sani shi karatu kamar yadda malamai kullum suke karantar da mu cewa daga zanin goyo ne zuwa kabari babu wani ɗanin da za a ce ka daina karatu Allah ya ji kan Dr. Ahmad Bamba wata da ya faɗi wata magana an taru don karatun Buhari sai ya ce jama'a ban yi bita ba ko ban je wajen abokan karatu sun ƙara mun fahimta ba sai sa yau ba za mu yi karatu ba ku tuna irin tsawon lokacin da ya ɗauka a fagen ilimi na sauraron wata muƙamala ko wani rajibi ne ce 1956 ya ce ya yi tarbiyya ko ciri ta ɗarika da ake yi ya gama ya ce lokacin an samu wasu malami Abdullahi Jafar da waye sun je Kumasi sun yaɗa aƙidar Wahdatul Wujud to tun a lokacin shi malami ne amma ya ce wai ba zai yi karatu ba don bai bita ba wani mai ce karantar da mu mu da mu yi karatun ba ya kamata mu koma mu yi karatu ɗan uwa ko babu ranar da za a ce ka daina karatu idan irin su za su ce don ba su yi karatu ba za su karanta ba to idan mu ba mu yi ba to kaga Allah yana ɗauke su da ɗaiɗai a cikin mutane abu na biyu da zan faɗa a ƙarƙashin karatu malai marigayi Dr. Idris Abdulaziz Allah ya ji ƙarshe wata ran mun je majalisinsa da wani ɗan uwa shi ma ya nasu malayin su ci gari a lokacin an zo za a buɗe makaranta sai ya ce sai mun yi jawabi wata ran malam Kabiru Ahmad Allah ya ji ƙarshe ya ɗauke ni mun je gun malaminsa sai wani almajirin malam ɗin ya zo shi wajen sai ya ce kwana biyu malam ɗin ya tambaye shi malamin malam Kabiru ne ya tambayi wannan almajirin ya ce malam kwana biyu uku baka zo makaranta ba me ya faru ya ce ban samu dama ba ne ga ta malam sai ya ce masa ka san wani abu karatu ba a yin sa da dama da hagun ake yi ranar da ka haɗa sai dama ta samu sai na faɗi wannan kalma a majalisin Dr. Idris Abdulaziz Allah ya jike shi da rahama na faɗa sai ya ce ai na faɗa masa abin da yake bukata da haka iya wannan magana a kanta za a tashi duk wanda ya shirya ba a yi kowanne abu na duniya ba a yin sa da dama in ka hada damar za ta samu to da haka ƴan uwan wallahi karatu ba a yin sa da dama mu koma mu yi karatu mu nemi ilimi don mu kare kanmu mu kuma kare addinin mu saboda wannan kalubalen da malai karanta mu ku ga akwai kalubale na ƴan tsini ƴan kalakatu akwai kalubale na ƴan wannan babatan wanda suka zo Hausawa sun zama kristoci suna yawo cikin mutane suna fatar da mutane suna ɗaukar littafi na injila wanda aka buga shi bugun dutse ai kun san bugun dutse wanda zai fito da siffa ta alkur'ani irin wanda ake sayarwa a wajen masu da littafi ana raba wa mutanen mu na karkara ku ga akwai ƙalubale da yawa ta haka mu tashi mu karatu ƴan uwa ba don kai ba don mu iya fuskantar wannan ƙalubale ɗin da zai zo mana abu na uku ƙarƙashin wannan kuma don ka irin fitinan nan ta zo to in kana da karatu kana bibiyan makaranta to kuma za ka samu mafita don jahili bai da mafita mai hankali bai da mafita amma mai ilimi wanda yake bibiyan malamai shi yake da mafita da haka muna roƙon uwa malaya mana darasi mu koma makaranta wallahi yanzu duk abin da muka ji nan ba kai bane mu koma makaranta ƴan uwa mu koma makaranta abu na ƙarshe da zan faɗa shine muna sake yin addu'a ta musamman a irin su malam muna nan muna da su kala kala wanda Allah ya musu baiwa kuma suna ƙarancin shekaru kuma muna ta roƙon Allah ya sa rayuwar su tai tsayi kuma ta zama mai amfani ta amfanar da al'umma bari in koya bari in faɗa muku malam da malam ya gaje shi Sheikh Jafar da yawan mu yanzu in an faɗi shekarunsa lokacin da aka shi mutane mamaki za su ya rasu yana da shekara 47 a duniya kowa mutum bai cika ba amma rayuwarsa ta yi fa'idar shekara 2000 to mu dage mu mamu irin wannan to irin su malam mu musu irin wannan addu'a Allah ya sa rayuwar ta tsawaita kuma ta amfanar da mutane sannan shi ango da ya aure muna masa addu'a Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure duk wanda ya zo nan muna masa addu'a Allah ya bashi lada ya mai da shi gidansa lafiya malam da ya zo shi ma da sauran ƴan uwa muna musu addu'a Allah ya ba su lada Allah ya mai da su gidajen su lafiya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh gabanin mu kira ango a maganar da Malam Abbas ya faɗa wannan zaburarwa na a tashi ayi karatu da maganar ba zata da Malam Lawan ya kawo ba zatan an jima da yin ta kuma an jima da nisa a cikin ta kyawun niyyar musulmi ne Allah yake tsayar da mu akramukalla zaka iya tuna Nigerian leader Dr. Hamza da muka zauna da shi a ƙasar Sudan yana gama secondary school aka kai su Italy a Vatican a matsayin sun je su yi karatun jami'a amma an kai su makarantar mission a kayinsa yana bayyana mana yace ta nan bangaren ya haddace Old Testament ta nan ya haddace New Testament duk abin da ka kawo mar yana kayinsa amma zuwansa dan rigima ne duk yadda yake kawai ina za a yi muqabala saboda ya sha ya koshi Faforoma wanda ya mutu wancan Dr. Hamza yana cikin masu zuba man ruwa su yi alwala saboda yana cikin wanda suke mar hidima shekarar sa 30 a Vatican to wannan an jima ana iba ana kaiwa sannan shi asalin sa musulmi ne dan Taraba ne dan Bukari suna zaune a Kwaibom kawun sa ya tafi da shi shine sarkin Hausawa amma an bashi scholarship an je an yi converting din sa saboda me ya dawo ya zo ya cigaba da wa'azi yana kafitar da musulmai tsakanin Hausawa da Fulani a nan a tsamin din sa yake so kun ga wani abu ne da ya zama wajibi ne mu fadaka a kayan kokarin bai wa addinin musulunci kariya Allah ya datar da mu so ango muna gayyatar ka kamar yadda ka zabi malam ya zo ya gabatar da walima shi ma Alhaji Muftari an da Allah ya saka mar da alkai bayan sun yi gayyar ya kira ni yace malam da Allah ka nana ta aminin ka kokon barar mu dan Allah ya taimaka saboda ya faɗi wata fa'ida yace yanda ake sauraron sa azara a darasin musamman al-lu'lu'u wal marjan yace to a radio garmaho ina kuma gashi a zahiri wanda za a kara wa sunnar karfi to ya batun ga ya ta biyo eh akramukallahu eh ana roƙo ranar jawahirul ma'ani ya dan kowa ge maka dan eh za a dawo azara insha Allah eh da la'asar din nan na ce wasu mata malam lawan zai zo kalma shi ne al-lu'lu' wal marjan ita ta fito a bakin su eh Allah ya sa mu dace
addu'a ta da kai mun yi ta ana ya takawa malam da kai Allah wani mutum da ke a mai da shi ya lafiya tare da duk wanda suka zo wannan ba a yi zuwa wani mana. Abu na gaba na sake dude godiya ne ga Dokta Mukhtar da Aliyu wanda ya tantance shi ma tun daga birnin tarayya ba komai ne ya kawo shi ba idan wannan daurin auren kuma wannan ba. Amma na san ba zai so na faɗa hakan ba. Soya. Sannan abu na gaba aiwa dukkanin malamana da wannan gari namu na gari godiya da kuma fatan alkhairi Allah mai madaukakin sarki mai da kwaliya na rika. Baki ne suka zo daga kusa daga nesa ana fada madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi mai da kwaliya na rika. Akwai malami na sarkin malamai wanda ya taso tun daga garin Bauchi tun jiya ya wuce da wannan walima na aure. Wanda muna tare da shi shi wannan mazaki ba da wani cikin sarki ya saka masa da kai ya bi shi da Allah. Kan agabi social media da kwamitin wannan masallaci da abun da zai sake fita a baki na shine ina sake ba su hakuri. Su ma Allah ya saka musu da kai. Sun ban siya wannan kwamiti da imam wato Sheikh Ali Sadi Muhammad Allah wani wakil sarki ya saka musu da kai. Muna kusa da kashi Director Alkawi Ahmadu Magaji Bani shi ma na san shirin gwagwarmaya kai da na sami ne ya ci wanda wannan mutane in ka tire Dokta Mukhtar akwai kokarin da suke wajen nan madaukakin sarki shi kadai ya san kokarin da suke wajen zuwa malam din da haka mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu da ku baki da a cikin wannan lada na Allah Allah madaukakin sarki ya mai da kowa gida lafiya na wuri a kwarai da gaske shi ko ni ta da ya saka mu da sai ya zama ni da ni ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير
الراحمين. أحسن فيك الله وأنا أرى ما يصلي من آياته أن خلق لكم من أنفسكم ko thank you ma tabalakum yawa eh amma kai sai ka maganar lahira wake maganar hisabi eh ko be shiga ba shiga to alheri zai shiga da alheri wanda ma insha Allah to Allah ya datar da ku to samari ina ba ku shawara arama bi tsokalo aure ba sai dai hada tilawa din arama bi tsokano aure ba sai da ya gama zikiri dan haka a cire zancen san mata inda akwai lambarsa a wayar kama goge yawa a je maganar neman kuɗi zuba kafafiki ko ma masallaci ka da ta Qur'ani saboda a ci gaba da biyo sunna kariya Allah ya datar da ku so muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure muna addu'a iyayen da ƴaƴansu mata suka iso aure ba su da hali Allah ka huwace musu wanda ba su samu mazan aure ba Allah ka ba su mazan da suka iso aure ba su da hali Allah ka huwace musu yanda za su Allah yanda bakan leda take wujuji da mutane Allah ka kasa sauci Allah halin da jagorori suka samu na ebu da kanka Allah ka sa su gyara al'amura su teku kowa ya samu saukin rayuwa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma ighfir lana ma qaddamna ma akharna ma asrarna ma alanna ma anta alihi minna Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار من أدعاء مسمى شيماء بن أمر الحاج علي ودمك فساني دا قبان تشا تيني دا كتشين جابوروري دا تاوانا إزالة تن أنا كورا متاني أجدون يوغا أرزكين دا الله مسوان دا ديانا نندا زي مرنا فيدي دا باما دتو Allah ya kaimar wannan aikin cikin kabarinsa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin